بأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعسو جرما معسو درجة muna muku barka da sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu gabaki daya kuma muna fata Allah ya samu cikin waɗanda za su shiga aljanna Allah ya nisanta mu daga wuta muna muku maraba a wannan yini na biyu na watan Shawwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan Mayu shekara ta 2022 a wannan masallaci mai albarka wato masallacin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu muhadara sallah wacce muka saba gabatarwa babbar sallah da karamar sallah to alhamdulillah ga mu a wannan lokaci na wannan shekara don gabatar da ɗaya daga cikin muhadarorin mai take rashin mafaɗi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa rashin mafaɗi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa kuma insha Allah ta'ala bisa tsarin wannan taron wanda zai gabatar da wannan muhadarar shine Sheikh Bashir Lawal Muhammad akramakallahu barka da zuwa kuma malam shine jagoran wannan markazi muna fata Allah madaukaki zaki albarka yayi taimako bisa tsarin taron insha Allah wanda zai yi ta'aliki bayan an gabatar da wannan muhadarar shine Dr. Kabir Abubakar Asgar wanda insha Allah ta'ala muna sa ran zuwan shi da izinin Allah Allah ya kawo shi lafiya wanda zai jagoranci wannan zaman shine Imam Hussein Tsoho Ikara ɗaya daga cikin limaman Nuhba Malik Polytechnic kuma ma'aikaci malami a wannan makaranta mai albarka muna mishi fatan alheri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi jagora a wannan zaman tun daga farko har ƙarshe kuma zan yi amfani da wannan damar miƙa mishi abin magana domin yayi jawabin maraba da buɗe taro na wannan muhadaran Allah madaukakin sarki ya mishi jagora ya marayon mu albarka ya karba abubuwan da muke yi inda za a yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana akramakallahu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا مسلمين ما شاء البركة إن أيمن السلام إذن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda jawabi ya gabata yau da muna safiya ne ta 2 ga watan Shawwal ranar talata hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1443 wacce ta daidai da ranar 3 ga watan Mayu shekara ta 2022 Allah madaukake ya yarda da haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka don mu saurari wata muhimmiyar nasiha nasiha da idan Allah madaukaki ya taimake mu ta shiga kunnuwan mu ta wuce kunnuwa ta shiga zukatan mu ta natsa a cikin zukatan gaban mu suka yi aiki da ita muna sa ran insha Allah nan da dan wani lokaci mu samu sassauci idan har ba mu fita daga cikin matsalolin da muke fuskanta ba wato wannan uwani da aka dauka rashin mafaɗi a cikin al'umma cewa ciwo ne mai wuyar warkarwa Allah ya sauƙaƙe na tabbata masu ƴan kananan shekaru irin nawa zuwa sama da mu za su fi fahimtar manufar wannan unwanin da aka dauka za a yi magana akai. Idan muka lura ɗan shekaru da suka wuce yadda al'umma take tafi cikin tsari, yadda kai babba ba ka taɓa wuce hanya ka ga ƙanana suna ba daidai ba ka kau da kai sai ka tsawata, sannan da ka tsawata kowa zai tsawatu ya dawo cikin hayyacin shi abinda ka hana sannan za su bari. Yau sai muka wayi gari manya za su ga ana ba daidai ba su kau da kai, waɗanda za su tsaya su tsawatar idan suka tsawatar yara sun san su ce ai kai ba ubana ba ne ko kai ba wani nawa ba ne. A haka aka wayi gari wannan ɗabi'a ta cewa ku zama masu kiran juna zuwa ga alkhairi ku hana juna aikata sharri sai ta fara dakushewa. Sai aka baro azuzzuka a masallatai tsakanin magariba da isha da makamanta waɗannan lokuta ko bayan asuba, wanda kuma za ka iske jama'a da dama ba sauraron wa'azuzzukan nan suke ba. Yau sai aka wayi gari al'umman mu ta rasa wane ne zai faɗa mata ta ji. To waɗannan matsaloli suna cikin abubuwan da suka haifar mana da ci baya, koyaushe muna gwammabara da bala. Tuna tabbata in har mun saurari jawabin malam, jawabi muka yi mishi saurari da zuciya ta shiga ta kunna ta wuce zuciya sannan ta nutsa a zuciyar ta karɓa, insha Allahu gabbai za su aikata. Kuma ina sa ran Allah yadda za mu samu canji na alkhairi a cikin al'umma insha Allahu. Malam Bashir Lawal ba baƙo bane gare mu, muna mishi kyakkyawan zato insha Allahu zai ma wannan unwanin adalcin da ya dace. Sannan alhamdulillahi malam Sagir Abubakar Asgar shi ma ba baƙonmu ba ne, in Allah ya da muna sa ran shi ma tsokacin da zai yi mana a kan wannan unwanin da malam zai gabatar in Allah da zai zama mai fa’idantarwa gare mu gaba ɗaya. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya musu jagoranci a cikin abin da za su gabatar mana, mu kuma Allah ya ba mu ikon mu yi saurare, saurare mai kyau, saurare na neman gane gaskiya, ya kuma ba mu ikon yin aiki da ita. Da haka ba tare da na ɗauki lokaci ba zan gabatar da malam Bashir don ya fara gabatar mana da abubuwan da Allah ya ba shi iko ya tattaro mana. Karamuka Allah, Allah mu ɗaukake ya sa kaya da alkhairi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda aka gabatar da kwanan wata, yau muna biyu ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau 3 ga watan 5 miladiya 2022 Allah ya hada mu a wannan masallaci masjidu sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da ko kuma domin gabatar da muhadara ta sallah kamar yadda wannan markazi namu markazul wa'i al-islami ya saba shiryawa shekaru da yawa an saba a gabatar da wannan muhadarar a masallacin mu na juma'a wato jami'u shekhi al-hat al-salafi rahmatullahi alaihi dake tsakiyar tudun juku to sai aka kawo shi bana nan a wannan lokacin kuma a wannan rana domin gabatar da wannan sabon masallaci ga mutane wadanda ba su san masallacin ba a gabatar da shi sannan kuma a gabatar da mutanen da suka yi alkhairin suka gabatar da alkhairi wajen samar da shi a yi musu addu'a ɗan uwa su musu addu'a sannan kuma a ga tsare-tsaren da ake da su nan gaba wanda ake fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su wannan shi ne maksudin kawo wannan muhadarar a wannan masallaci a yanzu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kamar yadda aka gabatar a shimfiɗar da mai gabatarwa da kuma shugaban zama an sama wannan zama take rashin mafaɗi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa ina ganin unwanin wannan muhadara baya buƙatar wani wata fassara mai tsawo lura da halin da wannan al'ummar tamu take ciki a yau da ababen da suke ta ƙaruwa ɗaya daga cikin malamai na sha jin shi yana faɗa yana cewa shin wai mafaɗi ne ba mu da shi koko a masu jin faɗan ne ba mu yace ana yawan cewa ba a da mafaɗi a mai faɗan ne babu mafaɗin ne babu koko a masu jin faɗan ne su yi aiki da ita babu wannan wani abu ne wanda yake kowa zai iya ba kanshi amsa a fili yake sannan irin wannan halin da nake ciki tabbas hali ne mai ban tsoro da in al'umma ta ci gaba da rayuwa a cikin sa to ana jin mata tsoro wannan al'ummar makomarta ba za ta zama mai kyau ba wal'iyazu billah a duniya da lahira duka biyu domin Allah subhanahu wa ta'ala kaunan wa shar'an bai halice mu mu zo kawai mu zo mu abinda muka ga dama ba mu yi rayuwa irin ta 'ya'yan dinya kowa da malfa a kansa ko kuma mu yi rayuwa irin ta 'ya'yan agwagwa uwarsu ta bi su a baya wannan ya saba ma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wajen gudanar da duniyarsa sannan kuma ya saba ma shari'arsa wanda ya aiko manzanninsa da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kamar yadda muke gani takaddar ta fara da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati da neman ƙarin aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu yadda bayan haka tabbas Allah ya zaɓi wannan al'umma ya aiko ta ya aiko mata mafificin manzo ya bashi madaukakin littafi tare da sharhinsa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon da yafi kowane manzo Allah subhanahu wataala bai aiko wani manzo da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba sannan ya bashi littafin da shine mafifici a cikin dukkan littafai kuma littafin da ya zama ya nannade dukkan abin da littafan da suka gabata suka zo da su wa muhaiminan alaihi sannan Allah madaukakin saki ya bashi sharhi na wannan littafin ya zauna shekaru 23 yana jagoranta al'umma al'ummar da ta shiga wani irin hali mummuna wanda bai da dadin fada amma a cikin shekaru 23 nan Allah subhanahu wataala ya huwace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya seta wannan al'ummar ya dora ta akan miƙaƙƙen gwadabe wanda magafta da masoya duka suka yi shaida akan cewa tabbas an samu jagoranci ingantacce har yau ba a gushe ana samun magabtan musulunci wasu Allah yana matsar bakin su suna bayyana cewa lallai babu wani jagorancin da aka taba yi a duniya wanda ya dace da rayuwar dan adam kuma ya seta rayuwar dan adam kuma wanda zai kai dan adam zuwa ga tudun mun tsira
kamar tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan na shaida akan cewa lalle al'umma ba ta zama ba jagoranci ko rashin mafari. Wannan ka'ida ce, shi yasa Allah ta'ala ya riga aiko manzanninsa ɗaya bayan ɗaya domin su zo su saita al'umma, su sa su zama akan jagoranci da shugabanci da fada'aji da kuma biyayya. Sai dai kash, duk mutumin da ya kalli halin da al'ummar take ciki a yau, abin zai tsorata shi, ta koma babu wani wanda yake fada'aji a cikinta. Wannan malami ko shugaban siyasa ko basarake ne, wannan malami ko shugaban siyasa ko basarake ne ko dattijo ne, ba wani wanda yanzu a cikin al'umman nan wanda bai wuce a tsitsige shi ba. Kaga ɗan ƙananan yara suna cin mutuncin manyan mutane, musamman idan mutum yana harka da wannan ababen na zamani da ake ce musu kafafen sada zumunta. Hankalin mutum zai tashi inda yana da sauran hankali a tare da shi, ba ma addini ba, a fara da hankali kawai, hankali fitri da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam. In mutum ya kalli abinda al'umman nan take ciki a yau, na ba malami, babu dattijo mai shekaru, babu shugaba, shugaban nan na sarauta ne, shugaban nan na gwamnati ne wanda aka nada shi ko dan siyasa, shugaban nan a'a na al'umma ne a cikin anguwa, babu wani wanda bai wuce wasu. In wasu suna ganin darajarsa, to za a samu cincirin dan wasu, su kuma suna nan a gefe ba sa ganin shi da gashi ko kwara ɗaya a tare da shi. To kaga wannan wani abu ne mai ban tsoro, babu wanda bai wuce a fito a yi masa rashin kunya ba, ko a maida masa martani mai zafi a lokacin wani saɓani. Saɓanin nan ma za ka yi mamaki ka ce to wannan ai ba ma saɓani ba ne aslan, an ce a shigo masallacin nan ga ƙofofi an buɗe wajen guda huɗu, aka ce duk ƙofar da ka shiga ka bi za ka shigo masallacin nan. Sai wani ya zaɓi ya shigo ta wannan ƙofa, wani kuma ya zaɓi ya shigo ta wancan ƙofar. To wanda ya shigo ta wannan ƙofar sai ya la'anci wanda ya shigo ta wannan ƙofar, kuma duk masallacin nan za su shigo su zauna. Asalin ba saɓani ba ne. Anya wannan hali shi Allah ya zaɓa wa wannan al'umma? Anya in aka ci gaba da haka wannan
inda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ta kuntum khayra ummati ukhidat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ha aka yi buri aka ce walau amana ahlul kitabi la kana khayran lahum, su ne fiyayyen al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ku matsakaiciyar al'umma, al'umma mai adalci, al'umma da za ta ba da shaida akan al'ummatan da suke kafinta da manzanninta. Allah ta'ala ya fitar da gudan mutane, ukhidat lin nasi, an fitar da kuzan mutane. Kuna umarni da abu mai kyau, kuma kuna hani game da abin da ya zama ba shi da kyau, kuma sannan kuna imani da Allah subhanahu wataala. Allah ya koranta wa ahlul kitabi yahudi da nasara ya ce da ahlul kitabi sun yi imani da haka da ya zama musu alkhairi, amma ba su yi imani ba. Tabbas al'umma ba ta rayuwa mai kyau babu jagoranci, babu masu fada'aji a cikinta tun a jahiliyya. Allah madaukakin sarki ya nuna ma wasu, ya ba su fita, ya ba su tunani mai kyau, irin su al-aqwa bil awdi, yake cewa la yuflihu al-qawm fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sad, al-baytu la yanbani illa ala umudin wa la iman idha lam tusa awtad. La yuflihu al-qawm fawda la sarata lahum, al'umma ba za su taɓa samun abin da suke so ba, su guje ma abin da suke jin tsoro, shi ne malahi. La sarata lahum, babu jagoranci a cikinsu, babu jagorori a cikinsu, ba jagoranci ingantacce, babu fada'aji a cikinsu, ba wanda zai tsawata a dina, ba wanda zai ba da umarni a dina. Sannan wala sarata idza juhaluhum sad, sannan babu yadda za a yi a sami ingantacce gyararre, gyararren shugabanci, idan ya kasance masu wauta su suke jagorantar mutane shine juhadi masu wauta wanda su san abin da suke yi ba sai ya buga ma misali sai ya ce albaytu la yabni illa ala umudi ai babu gidan da ake taba gina shi ba tare da an masa foundation sannan wala ibada idan lam tusi awdalu sannan shi kan shi ginshikin foundation baya tsayuwa sai ka samun masa da suminti kyakkyawa ka samun masa da duwatsu an yi haƙa mai kyau in dai ne za a yi ai a zurfafa yadda ake buƙatar a yi a samun da duk tsare-tsaren da ake buƙata injiniyoyi su ba da shawara sannan sai a zo a ce zai iya ɗaukar bene ɗaya zai iya ɗaukar bene biyu zai iya ɗaukar bene uku ko fiye da haka tun a jahiliya bai mana wannan al'afu al'audi ba jahiliyyi amma yake waɗannan maganganu menene sirrin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikramat ash-shaybati al-muslim wa qari' al-qur'ani ghayr al-ghalifi wa al-jadi 'anhu al-imam al-muqsim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle daga cikin girmama Allah ta'ala akwai ganin girman dattijo musulmi mutumin da yake da furfura a musulunci ko malami ne ko ba malami ba ne ko yana da jagoranci to ana ganin kimarsa a musulunci wannan furfurar tasa ta ba shi wani matsayi a musulunci da ya kamata a kalle ta a girmama shi a darajanta shi a zama ana jin kunyarsa idan ya tsawata za a ji tsawarsa kuma a yi aiki da abin da wannan tsawar take isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da malamin addini ba mai tsakewa ba ba mai gazawa ba malamin addini an ce qari'ul qur'an domin a wannan lokacin malaman mu masu sharhin hadisi suna cewa ba a da wani ilimi a wannan lokacin idan ba alqur'ani ba shine ilimin da ake dashi kamar da Imam Ibn Abdulbar rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin littafinsa at-tamhid yana sharhin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadal qur'an yace manzon sa yace a riƙe alqur'ani a kula da shi ayi muraja'arsa a riƙe musaffa ana bibiyar abinda aka haddace saboda a wannan lokacin shi kadai ne ilimin da ake da shi shine ilimin da ake da shi har yake cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam yace a game da haƙƙin alqur'ani a kula da alqur'ani alhali Allah yace wal qayyisna alqur'ani lidhikr fahannin mutakin hakika mun sauƙaƙe alqur'ani dan tunawa akwai wanda zai rika tintintin yana tuna alqur'ani Allah ya ba alqur'ani wannan hususiyya ya ba shi wannan kebancewa to ina da sauran ilmo ba to kage abin da ake nufi shine idan aka ce qari'ul qur'ani ana nufin malami na addini domin ba yadda zaka yi ka zama malamin addini baka san alqur'ani الإمام الشاطبي ينقل عن الموافقات هنا شيئا من علامة العالم الرباني أن يبدأ بالقرآن. لكن علامة من ما الذي يظن أن جل أبن نزيد في معنى القرآن. وكان شيء زي أكثر ما لم الدين أفسر. سنن ما لم أن أكثر من تاشد سكون في بيه. بايا غلوبي بايا جفاك بايا زكي وايا وچهونا دئي a inda ba a ce a wuce ba sannan baya gazawa yake kaiwa inda aka ce wanda wannan dama matsalar al'umma kenan annasu bainal ghali wal jati wa qalilun minhum adlu kadan ne ake samu wanda suke tsayawa a tsakiya kamar yadda Malik Ibn Taymiyya rahmatullahi a maganganun sa da yawa ya sha fadin irin wannan a cikin littafin sa to nabi ce to yau wani malami ne kake jin ya wuce matsayin wasu a gefe guda ba za su iya masa abin da ake ce ma a duk zamani da take yawo tsakanin masu sauraron karatu aka masa kaca-kaca wani ne ya wuce a masa kaca-kaca a yi masa tatas a tsintsige shi babu babu a cikin al'umma in ya kukuta a wani wajen kana ganin yana da seat ana jinsa a wani waje ka je kuma wani bangare za ka sha mamaki in yi musu abin da bai yi musu daidai ba ko yi wani kuskure fara ɗaya ka sha mamaki wanda waɗannan na tsakiyar su suka fi kowa shan ma'ana a cikin al'umma su malamai yau sannan na hukuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shugaba mai adalci da jagora na al'umma wanda aka nada shi al'umma suka yi ittifaki a kansa waɗannan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka girmama su Allah ka girmama ka ga ne kishiyar magana in ka tozarta su ka tozarta amsa tana wajen kun san amsa ba ta da daidai mun dole wannan magana ta zama tana da mafhumi da su yace inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bi shaybati muslim wa qari alqur'ani ghayri alghali fihi wal jali anhu sannan wa imam al-muqsim ga fassaran to kishiyar maganar me take nunawa girmama su girmama Allah to kaga kishiyar girmamawa an san me cece ita sannan sakamakon kin girmamawa tunda an ce Allah za a girmama sai aka ki girmama su to wane ne aka yi ma abin da aka mawa labarin bayi da dadi Allah shi biyo wannan na nuna lalle waɗannan jinsin uku su ne jagori a cikin mutane kuma masu fada a ji dole ne a girmama su a tsare musu matsayinsu domin tabbatar tsari da fatancin nasara kun ji kai tabbatar tsari domin duk al'ummar da bata tsari to za ta ci nasara shi bin tsari sunna ne kauniyya malamin ce ya tab nan daga wannan magana tsari ka bi tsari sunna ce kauniyya wato wani abu ne da haka Allah ya tsara niyyarsa in kana son ka ci nasara ya sha fadi yana cewa kafiri wanda ba musulmi ba ya bi tsari a duniya to shi Allah zai ba nasara kaida ce wannan in dai mutum ya bi tsari ko ba musulmi bane shi to shi Allah zai ba shi ya ci nasara kuma ka kalla abin da ke faruwa kasashen mu da ba tsari ne a cikin banda doyi da gona da raga kasashen da suke da tsari su kuma ya suka zama a tsarin duniya ke shine sai ya sauri sai ya ce sai an je lahira kuma sai Allah madaukakin sarki ya tantance wanda ya bi shi na gaske amma tsarin duniya ka ce ba za ka bi shi ba kuma ka ce kana cin da za ka ci nasara wannan mafarki kake kuma a farke kake mafarki ya bi muni idan mutum ya yi mafarki a daddare yana bacci ya kan manta in ya tashi ya yi mafarki dubu in ka tambaye shi kila ya iya faɗa maka biyu saurin da ya manta to amma mafarkin farki ba a manta shi ciwon zuciya kuma yake sawa Allah shi biye mu wannan makala za ta mai da hankali wajen yin bayani a takaice game da waɗannan kawunan zance masu zuwa na farko jagoranci sunnar Allah ne a cikin karatu na biyu misalai daga magabata na ƙwarai na uku dalilan rashin mafaɗi a al'umma na huɗu cututtukan da rashin mafaɗi ke haifarwa a al'umma na biyar hanyoyin magance wannan ciwo sai kuma na shida kammala Allah ya ba mu sa'a abu na farko jagoranci sunnar Allah ne a cikin halittu a cikin tsarin Allah mai hikima ya sanya halittu su rayu akan jagoranci da fada'aji ba da bin nagama da sauraron waɗannan jagorori kuma a dukkan halittu masu hankali da marasa hankali hadda waɗanda ba su da hankali a zahiri Allah ya sa su suna da jin maganar nagaba da su akwai tsari da Allah subhanahu wataala yake gudanar da wannan al'umma cewa akwai nagaba akwai shugabanni akwai jagorori akwai masu fada a cikin kowace halitta misali mala'iku jagoran su shine jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu shine jagoran mala'iku hadisi da yawa sun tabbatar da haka ayoyi kafin hadisai da yawan malaman tafsiri suna fassara in aka ambaci al mala'ika sai aka ce wa ruhu to a ruhu ana nufin al mala'ik jibril mala'ika jibrilu ake nufi da yawan malaman tafsiri sun tafi akan wannan maganar cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa shaytan shine jagoran aljanni iblis ba shine jagoran su ayoyi sun tabbatar da haka hadisai sun tabbatar da haka duk kun san su ba ku bukatar sai an ta kawo muku su dabbobi na da tsarin jagoranci giwa yana da tsoro giwaye na da tsoro za ka sha mamaki ka ga tafiyar giwaye idan aka hango wani abu na damuwa to shi tsoron nan ke shiga gaba ya tsaye da kowa sai ya duba ya tabbatar da babu matsala in rami ne shi zai ce toshi ya tattaho kasa da hancinsa da boturaminsa ya tura da waɗannan shirga-shirgan kafafuwan nasa sai ya rufa ramin daga nan kuma sai kowa kaga ya zo yana wucewa wani zubin sai kaga ya tsaya abun ban mamaki shi kowa ya gama wucewa ya tabbatar da ba matsala daga nan shi kuma sai ya biyo baya kwanan nan da yawa na san da yawa kun gani masu leke-leken social media an a sanya wani hoto mai motsi na wani talo-talo yazo zai tsaya zai tsallaka za su tsallaka titi da shi da iyalansa ya tsaye da su kamar ya musu magana ya tsaye da su sai dai duk duba motoci suke ya tsaye yazo ya tsaya a tsakiyar titi ya baka ba ya bake baki a tsakiyar titi ya bude gashin nan nasa sai da duk zuriyar su suka gama tsallaka titin nan lafiya da ya waiga wallahi har da waiga ya waiga da mai waiga hagu sannan sai yazo sai ya wuce sannan motoci suka ci gaba da wucewa to wannan kaga tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala tuhuwa na da jagora tuhuwa da kake ganin ta tana da jagora shi sai Allah maka kudi me yasa Allah ya ce qalat namlatu ya ayyuhan naml dukhulu masakin qalat namla ba a ce qalan namlu ba a ce qalatin namlu ba dukkansu suke magana qalat namlatun wallahi za ka shirin wannan qalat namlatu din sai ke tafsirin awadiya qalat namlatu ka fitar da darasin da ke ciki tuhuwa kwara daya ta yi magana ta ce la ya'timannakum sulayman wa junuhu wa hum la yash'urun jagoranci kudan zuma na da jagora wannan kan wata duniya ce makaranta ce babba makarantar kudan zuma haka duk in ka ga wasu dabbobi za ka samu mai fada a cikinsu kuma mai tsawatarwa ba su rayuwar da ci barkatai har ya zamo waɗanda aka ga sun saba wa wannan sunnan sai a ware su kamar yayin dinya sun fita daga wannan sunna kauniyya kowa na da malba a cikinsa ana ɗan ɗan yaro yana ɗan fitowa kawai sai ya ɗau malba ya tsa da shi da baban shi sun zama ɗaya ɗaya ɗinya sai yanzu ba su san ɗinya ba ma kowa da malba ko abinda ake ce ma tafiyar ƴaƴan agwagwa kaga wannan ya saba ma sunna kauniyya uwar ita ce take bin su a baya ita kuma su kuma sun shige gaba ko ɗan kunama na ta ce maka ɗauko nama ba yi da ladabi kashe kuma shi yake a jikinta yake koyan hanji ko ɗan kuka maka jin magana ya ki jin magana kuma shi saboda kullum cikin jifa yake a ta jifanta haka duk waɗannan misalai ne waɗanda suka fita daga sunna kauniyya shi yasa ba haushi a cikin hikimarsa da tsinkayensa da basirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai ya kalli waɗannan halittu sai ga sun fita daga tsari na sunna kauniyya na jagoranci cewa babu wata halitta face tana tafiya ne akan tsari na shugabanci da fada'aji da tsawatarwa babba ya san shi babba ne kuma ƙanana sun san shi babba ne sannan kuma suna ba shi haƙƙinsa sannan shi ma yana tsare musu haƙƙoƙinsu misalai daga rayuwar magabata na ƙwarai babu kofanto magabatanmu na ƙwarai sun samu nasara saboda girmama na gaba da sanin darajarsu da biyayya a gare su cikin abin da bai ci karo da umarnin Allah da na manzansa ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ana koma wajen goman nan da aka yi wa bishara da aljanna mun san su al-asharul mubashshirun bil janna waɗannan idan karamin sahabi na abi ya gamsu to tsayawa yake idan suka tsawata suka ce a bar abu kaza to shike duk wani abu da za a yi ana kuma zuwa gare su sayyiduna Umar radiyallahu anhu a ƙarshen rayuwarsa mun san abin da yake nan ya nuna mana girman waɗannan ya zaɓe su shida waɗanda suka rage duk da ya cire mutum ɗaya sannan kuma ban da shi biyu kuma sun riga sun rasu ya ce to a cikinsu za su fitar da shugaban al'umma kuma suka fitar da shugaba aka yi ittifaƙi a kansa aka yarda da shi kuma aka ci nasara ana komawa wajen mutanen da suka halarci Badar kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake sayyidina Umar radiyallahu anhu idan mas'ala ta zo masa to shikenan sai ya bijirar da ita zuwa ga ashabu Badar yace ina mutanen da suka halarci Badar saboda darajarsu da girmansu da dattawansu da kuma ilimin su da fikihin su da hangen nesa su da kuma sun kayan su game da al'amura da kuma yadda sakamakon al'amuran zai zama. Ana koma wajen dattawa daga cikin sahabbai kamar yadda ya faru tsakanin Ibnu Abbas da Niswa Ibnu Makrama radiyallahu anhuma akan yadda mai aikin hajji zai wanke kansa, hadisi mashhuri muttafaqun alayhi. Sai suka koma wajen Abu Ayyub al-Ansari sai ya ba su fatawa kuma ya yanke musu hukunci kuma kowa ya yarda. Har sai da Al-Niswa Ibnu Makrama radiyallahu anhu yace ba da umari ka ba'da ha abada, yace mu sayyidina Abdullah ibn Abbas kafi da gaskiya wannan sake jayayya da kai ba har abada, wannan sake jayayya da kai ba har abada. Musu suke a aikin hajji, shin me aikin hajji na wanke kansa? Ibnu Abbas yace zai wanke. Makrama a fikihin sa yana ganin ba za a wanke ba, mai hajji ba zai wanke kansa ba saboda gashin shi zai zuba, idan gashin ya zuba kuma akwai fidiya, kuma gashin su layalaya ne ba irin namu ba, irin na Afirka. Sai suka tafi wajen Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, kuma sai suka yi sa'a daidai lokacin yana wanka ya kara kansa da tufafi, suka masa sallama. Wane ne ya aika? Ibnu Abbas ya aika da albajirinsa tabi'i, yace Ibnu Abbas ne ya aiko ni wajen ka in yi tambaya hal yafsilu al-muhrimu ra'sahu, mai aikin hajji na wanke kansa? Ce kawai sai ce ma mai cuta shi mai zuba masa ruwa, ya zuba masa ruwa a kansa, ya zuba masa ruwa a kansa, ya girgiza ya girgiza ya girgiza, yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Shi ke nan aka dawo aka yanke hukunci. Abu Ayyub al-Ansari kowa ya san dattijin, don ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina gidansa ya sauka, kowa ya sani shi ne halali farin tsohuwa, baka sani shi ne halali. Allah ya kara masa yadda. Wannan na shaida akan yadda sahabbai suke akan tsayi da ganin girman na gaba da kasancewar akwai masu faɗa a ji a cikinsu. Haka a tsakanin tabi'ai akwai mutane bakwai da ake kiransu al-fuqaha'us sab'a a Madina. Waɗannan al-fuqaha'us sab'a din duk mas'aloli da suka taso in aka tafi wajensu to shi ke. Da yawan malaman usulul fiqh suna ganin su ne suka assasa makarantar al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da yake girmama amalu ahli Madina. Wannan asalin daga cikin usul na mazhabin Malikiyya amalu ahli Madina yana koma zuwa ga waɗannan malaman ne manya-manya guda bakwai al-fuqaha'us sab'a, wato masana fiqh guda bakwai a garin Madina da ake koma wajensu domin ba da fatawa da hukunci. A cikin su akwai masana Qur'ani waɗanda da yawa daga cikin su aka samu waɗanda ake karatu da salon karatun su har zuwa yau. Mafi yawanci da kake ganin al-qurra'u da nake da su ko al-qurra'u al-ashara ko al-qurra'u as-sab'a wanda makarantun su suka yaɗu din nan ake karatu da salon karatun su a yau na al-Qur'ani, wasu daga cikin su tabi'ai kai hatta malaman lugha a cikin su aka fara samun malaman lugha. Malaman lugha na farko masu tsantsini masu yakana masu kamun kai daga cikin tabi'ai aka fara samun su. Idan mutum ya samu wata kalma a cikin Al-Qur'ani yana neman fassararta shi a koma wajen su, ba wanda zai samu su baki in suka faɗa suka ce shi ke. Bayan su an zo an samu waɗanda suka zama haka atba'u tabi'i, a cikin su aka samu waɗanda suke faɗakar da na ƙasa da su game da miyagun aƙidu da suka fara kunno kai a wancan lokacin har ya zama an dakushe kaifin su. Akwai irin su Wa'd ibn Munabbih tabi'i babba ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da ya zama wanda matasa suke jin maganarsa in ya gargaɗe su game da Khawarij. In ka koma Sirru Alamin Nubala za ka ga tarihin su da tsawo da al-Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi ya kawo da wata kissa mai tsawo da ya bada a tsakaninsa da wasu matasa har da dattijo da suka shiga cikin wannan tafiya ta Khawarij waɗanda suke ganin a yi ma gwamnati da tona fito a yi faɗa da ita a tsitsine ma shugabanni a zazzage su a ci mutuncinsu. Wahab ibn Munabbih rahmatullahi alayhi shi ya zauna ya riƙa tattaunawa da su cikin nasuwa har sai da ya warkar musu da matsalar su, kuma ya kubuto da su daga cikin wannan mummunar tafiyar ta Khawarijanci. Allah ya tsare ku. Haka suka kasance halin al'ummar mu a yau. Kash! sai dai mu a yau al'ummar musulmai kuma ahlus sunna wal jama'a ba haka muke ba masu fada aji a cikin musulana nan domin akwai shi sai dai masu jin ne ba sa ji kaga shi ce akwai masu fada aji a cikin mu amma ba aji yanzu ba shiga mas'aloli nake son in yi ba ka kalli mas'alar ganin watan nan da ta faru kan fahimin nan don kwana uku da fita ci da a ciki har yanzu ma da sauran ta tana nan da gobanta ka kalli halin da muka shiga ka kalli abin da al'umma suka riƙe zuwa ba ake sai ka fito ya ce wai mutum yana wai a fili mutum ne suka kacin abinci katai suka rika fitowa suna cin abinci a gaban kowa sun sun isa wannan wace irin al'umma ce banda sauran matsaloli kun san ababen da duk suke faruwa kun sun fi ni tsadin ba wasu ni ne ina nan bayan gari da yawa ban san abin da yawa kun san abin da suke faruwa kun ga ababen da suke faruwa da asiri masu shiga social media nan ga su duk ana yi cikin ɗan uwa akwai wanda Allah madaukaki ya azurta ƴar sa mata yake mata tafsiri ba yake karantar da mata tafsiri ƴar shi al-arabiya ce mahaddaciya al-qur'ani ce sai suka rika zama ga ta gashi har daga Nijar aka kira na ana magana kan wannan abu kuma da daji comment da aka rika yi a pagein sa abu bakin wai ƙish shi ta zauna kusa da shi da niqabinta kuma wani mutum ba fa tambaya yake ba a'a yayi hukunci ne kawai a'a sai kai tambaya wai ya halasta kaga wannan akwai da dalili a ciki shin ya halasta haka Allah shi cuta wannan hali da muke ciki yana da ban tsoro matuƙa a game da tabbatar wannan al'umma da abin da zai faru da ita nan gaba shi dai sabani tsohon abu ne a tsakanin mutane to amma yana da ƙa'idojinsa da yadda ake mu'amala da shi da kuma yadda ya kamata su masu sabanin su yi mu'amala magabata sun yi sabani akan abubuwa da yawa har Ibnu Taymiyya yake cewa lallai sabanin da malaman wannan al'umma suka yi a cikin matsaloli ya yi yawa fiye da haduwarsu wannan ka'ida ce tabbatacciya to amma wannan sabani bai kai su zuwa gare na juna ba ko kanana su yi rashin kunya ga na gaba da su sabanin halin da muke ciki ɗaliban ilimi su faɗi abin da suke so akan manyan malamai har waɗanda ba ɗaliban ilimi ba suna ta cewa a duk matsalar da ta shafi addini da kuma al'umma tabbas mun shiga wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki za a cikin hadisi daga sayyidina Abu Hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati ala an-nas sanawatun khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yuqaddaru fiha as-sadiq wa yuntabanu fiha al-kha'ib wa yukhawwaru fiha al-adil wa yantiqu fiha wa yibidatu qila wa madhu wa yibidatu qala ar-rajul at-tabi' yatakallamu fi amri al-ahmaj wa subhanakin yaudara za su zuwa mutane za a gaskata makalliyaci a cikinsu makalliyaci tantirin makalliyaci sai a ce shi ne mai gaskiya a ƙaryata mai gaskiya a riƙa ba da amana ga maciyinta a riƙa ɗaukar mai amana maciyinta sannan banza ya riƙa magana aka tambaya waye banza sai manzon Allah su ne ce mutumin da ba kowa ba ya rika sa baki a cikin al'amuran jama'a wannan shi ne yanayin da muke ciki Allah ya fitar da dalilin rashin mabaki a cikin al'umma akwai dalilai masu yawa da suka shigar da mu wannan yanayi daga ciki na ɗaya koyon karatu daga littattafai ba tare da malamai ba ba tare da malami ba tun yau yana da damar da zai je su littafansa ba a san malamin shi ba kwana biyu kawai sai ka gan shi ya zama malami wannan abin da ya shafi harkar addini ce tafai ga sanin yanzu ma ba ma a siya e-books sai ce ya yi downloading ni wani ma ya taɓa ce ma in daina sayar littafi ga sanin kawai sai dai a ɗauka a banza na biyu rashin fahimtar wasu ilmu ma masu mahimmanci waɗanda suke shirya mutum ya zama malami kamar ka'idojin ciro hukunci abin da ake cewa ka'idojin usulul fiqh al-qawa'id al-fiqhiyya ilmin maqasid ash-shari'a da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manufofin shari'a wannan yana cikin abin da yake karanci ana yi sama sama amma ba a yin sa bidiqa na uku tasirantuwa da wasu malamai waɗanda suke da kaushin hali a mu'amala musamman a rubuce-rubucen su wasu littafan an shigo mana da su baka san halayen da yasa malamai suka rubuta waɗannan littafan yanzu mutumin duk da zai duku kai kai karanta littafan malam Ibn Hazm rahmatullahi alayhi sai dai Allah ya tsira da shi da yawa ka karanta mulabasat na rayuwar sa ne ya shigar da shi wannan halin har ya zama yana da irin wannan sannan kuma ba littafin shi da ya kamata ka karanta ba yana da littafin al-akhlaq wasiya ka je ka karanta littafin kuma ka ga yadda yake tushen hali da yadda yake koya maka kyawawan dabi'u kaga wannan yana da tasiri matuƙa waɗannan malaman waɗanda suka gabata da waɗanda har yanzu suna nan da rai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu na hudu rashin fahimtar kasar da kake rayuwa a cikinta da al'ummar da kake rayuwa a cikinta duk wanda bai fahimci rayuwar da yake ciki da al'ummar da yake ciki ba da kasarsa yana da matsala a wajen me yasa Imam Ahmad kamar da Imam Ibn Qayyim ka a cikin Ilamul Muwatta'i cikin sharhin mai bada fatawa akwai ma'rifatun nas ka san mutane ka san irin mutanen da kake rayuwa a cikin su na biyar shiga cikin sabanin malamai wanda wani abu ne da ba a iya hana shi kuma bai kamata ɗaliban ilimi su kusa ciki ba al-imam ibn abdul barr a cikin littafin sa ne ban sha'awa jami'u bayanin an yi fadli ya kawo a kusan babukan sa na ƙarshe misalai na sabanin malamai tsakanin malam wani da malam wani amma ba ka taba jin an ce ɗaliban su shiga ɗaliban su ba su shiga ba saboda sabani sun fahimci wani abu ne sunna ce ta Allah sai ta faru baka isa ka tunkuɗe ta ba to amma ya ake mu'amala da sabanin nan dole sai an yi ruwan sama ko ba za a yi ba inda muna ta so ana ruwan sama to ya kake ruwan sama ya zo sai ka ce ke dole sai ruwan sama ya bige ka saboda ba kai da hankali shigewa kake ka fake to idan malamai suna yin sabani kamar ruwan sama ne yake zuba sai ka fake ka samu wajen da ruwan sama wannan ba zai bige ka ka zama mai wayo ka zama mai hankali ka zama mai tarbiyya Allah ya gane da na shida shiri da makircin wasu dan boko da yan siyasa wajen ruguza al'umma da ba kowa dama ta yin magana da sunan faɗin albarkacin baki ka ga wannan demokradiyya ka ga wannan demokradiyya ta talacin bala'o'in a wannan zamani in ba ta zama shi ce ta kowane bala'i girma kowa na da damar ya zo ya magana sannan yawaita da bayyana kafafen sada zumunta da watsa labarai kawai mutum ya ji a jike yake sai kawai dan jarida ne kai da kaje kai digiri a kowane fanni kaje kai aka maka training kila ka je Lagos ka je makarantar koyon aikin jarida ka dawo kawai sai ka gamu da mutum a titi a gaji wai me zai ce game da halin da ake ciki na tsaro to dama ne kake tsammani ya fadi banda daji a gaji yake ina alladine sanbitunahum minhum alladine sanbitunahum minhum da Allah ya ce koma wajen su ya kamata a ji wajen su na gaba cututtukan da rashin mafaɗi ke jawo wa al'umma lalle wannan fitina tana da cututtukan da take haifarwa daga ciki na daya ta daya rashin tsaruwar al'umma al'amuran mutane al'amuran su ba zai tsaru ba ta biyu rigingimu da rashin zaman lafiya a tsakanin al'umma ta uku kuma baya a cikin zarafofin duniya za a yi ta abubuwa wanda duniya ta ci gaba kuma kuna nan a waje daya ta hudu rashin cin gajiyar damar juna da basirori da Allah ya watsa su a tsakanin mutane idan ba a ganin mutuncin na gaba to ba yadda za a yi wani na nan Allah ya bashi wata basirar da kila da an girmama shi zai fito ma da al'umma ma wata mafita a cikin al'amuranta masu ɗimbin yawa wanda yake damunta ta biyar rashin samun cin amfanin ilmomin wasu malamai domin an bata su a riga an yi musu hukunci shi ke nan kwata-kwata ba za a taɓa saurara su ba duk ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ta shida faɗawa hannun abokanan gaba da shiga ƙarƙashin mulkinsu kuna ta rigima shi ke nan abokanan gaba ku sun ci nasara a kan ta bakwai gadar da mummunan abin koyi ga masu tasowa malami ya zo ya zauna ya tara ɗalibai yara da ɗan shekara shi da ɗan shekara kaza ita zaki mutane yana faɗin sunayen mutane mutane masu kima masu daraja wanda sun yi iyaka abin da za su yi kuma suna nan suna kai amma malami ya buɗe baki ya koya ma yara zaki su kabbara suna kizi wallahi wannan bala'i ne a cikin al'umma ta tabbas toshe hanyar Allah ga waɗanda ke son binta wanda bai san bai musuluncin nan da yawa mun hana su shiga suna kallon kace barkate da nake wani yana da hankali ko da bai da addini amma yana kallon abin da yake cewa za ka kace shi wanda ma suke cikin musuluncin wanda ba koran su yake yi sunnar da ake ciki wani ya ce ba ka ciki ya ce sai ka fita ka ce ina ciki dan Allah ka bani ya ce sai ka fita ba ka ciki kaga matsala ce wani malami a yi hakuri an fara nuna mun lokaci wani malami a kasar Masar yake ba da labari ya ce tambaya aka masa wani ya kira shi ya tambaye shi ya ce masa yana da kawun shi yana cin riba shi sana'a shirmai ke ya ce na masa wa'azi ba sau ɗaya ba sau biyu ya ce shi yana son jin daɗin riba kuma yana son ya ci gaba da ci sai ce in asarra ala zalika fa huwa kafir yace in ya ci gaba da wannan fadin abin da yake kuma yana da ilimi akai ce to ya fita musulunci sai kai aka yada aka ce ai yana fitar da mutane musulunci yana in mutum ya sako yana fitar da shi yukhrijul muslimina min al-islam bil ma'siyah yau shekara wajen 30 kenan fa yana bayani wai har yanzu ba a gane shi ya fada amma kullun aka tashi abin da yake masa hukunci akai ke kuma da ranshi fade mutu ba yayi bayani ya ce ga abin da yake nufi ga dalilin tambayar ga tambaya aka masa ga amsar da ya bada amma har yau sun tashi waɗannan za su bada labarin cewa ai dan bid'a yukaffiru bil ma'siya da kanka fa za ka yi bayani ka ce ni ga abin da na faɗi ga dalilin da na faɗa ba ka mutu ba da ranka amma wani shi ke ba haka kake nufi ba shaga abin da nake a ba haka kake nufi akwai abin da ka koya a zuciyarka attara al-ghaiba hanyoyin magance wannan cuta kowace cuta tana da magani har da wannan matsala daga ciki kyautata niyya a wajen koyon ilimi da yin aiki da shi a mu ɗaliban ilimi ke kyautata niyya ɗan uwa ni dan Allah na biyu kyautata wa juna zato wanda yana da alaka da kyautata niyya in niyyar ka take za ka kyautata wa ɗan uwanka zato na uku koyon karatu wajen malamai masu tarbiyya da natsuwa da kamun kai wannan babban abu na hudu dawo da kuma farfado da karatutukan zaune wannan karatutukan namu da muke na da ake yi mutum ya je ya zo na gaban malami ya tankwashe kafa a gurin yake ya duba ba wallahi sai mun dawo mu rike shi sai mun raya shi kuma mun girmama masu amma in dai ta ci barkatai ne kawai a zo a yi surutu a yi a wuce kowa zai yi kuma za a ci gaba da yi kuma ba za a ci nasara kuma ku faɗi koman nan za ku faɗi haka na biyar girmama fanni da masu wannan fanni idan aka san wani ga fannin sa yayi tahassusi a kai Allah ya ba shi rabo mai girma a ciki to a girmama shi kuma a girmama wannan fanni kar ka ce komai sai kai magana na shida yadda da fifikon da Allah ya sa tsakanin manya da ƙanana kowa yadda da wannan akwai fifiko tsakanin manya da ƙanana na ba mutum ya guji magana akan abin da ba shi da cikakken sani a kansa ba komai ba ne fahimtar na tabbas yana da alaka da shi fahimtar cewa ba sai kowa ya yi magana akan wata matsala da ta taso ba kuma ba kowace matsala mutum yake magana akan ta ka ga wannan na ƙarshen da za mu kiyaye shi tun da za mu zauna lafiya ka ce duk matsalar da ta zo sai ka yi magana akan ta wani ya bugo maka waya wai karfe 2 da yayi wai sai ka ba shi amsa ya cutar da ni kawai akan wani abu kuma ba jin magana zai ba kawai ya kira ni ya hada ni fada da wasu to amma duk matsalar ta taso sai mutum ya magana kanta wannan yana cin abin da ke haifar mana da matsaloli Allah shi kyauta kammala muna roƙon Allah mai shiryar da bayi ya kawo wannan al'umma da wasu mai shirya matasanta ya kara malamanta da tattaunta da shugabanninta ya ba mu hikon aiki da waɗannan abubuwa da muka ji amin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah sun saurari nasiha mai gwadi daga malam ayyuki na karawa malamin cibiyar saboda muhimmanci na abubuwan da yake gabatar mana kamar da na ambata mana tun da farko in har za mu saurari bayanan nan kuma mu su saurare irin sauraren da ɗaliban ilimi ke wa malamai ba za ta shiga ta kunni amma ta natsa a zuciya ba irin sauraren da mabiya ke ma shugabanni ba kusan su shugabanni shugabannin siyasa shugabannin sarauta da makamantansu ana sauraransu da kunne ne kawai shi yasa irin illolin da suka faru suke ta faruwa mu ma ƙara gode ma Allah da Allah ya sa har yanzu akwai ɗan sauran darajtawa saboda matsayin da addini yake da shi a wurin masu addini wannan ta sa akwai ɗan gugguɗin sauraren malaman da ake yi ana sauraron su da zuci da ana malamai saurari irin sauraren 'yan siyasa waliyazu billahi to da jin duniyar ta bari amma duk da haka fa akwai buƙatar gyara daga abin da malam ya ambata mana akwai buƙatar mu koma mun nazarci abubuwa kuma mu yi niyyar za mu gyara tsakaninmu da Allah in mun sa wannan niyyar wallahi ba mu yi latta ba domin dai har zuwa yanzu ban sani ba ko ni ne ban sani ba a zato na har zuwa wanda ya sanya shi duniya za ta tashi kwakwai to in ma shekara ɗaya ya rage mata in muka yi niyyar gyara kafin shekarar nan da za ta tashi Allah da za mu samu wani abu da ci gaba insha Allah za mu saurari ɗan ƙarin bayani da tsokaci wanda malam Tabi'u Abubakar Asgar zai mana a kan wannan unwani Allah mu da kuke sa mu dace kanjira kaɗan malam da Allah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باي هكا يوم مساء البركة نا مسلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدك ومالن نوا مالن بشير لول محمد الخير بشير صورا طاقم إيش ولا بسكا شير ولا تاو كما سكا جابوا ولا ما تعيش ta da matukar muhimmanci yana da kyau ko da yaushe tattaunawar mu ta zama tana da alaka da abin da muke da kyakkyawan zato ko yakinin cewa lalle zai amfane mu a rayuwarmu babu shakka wannan al'umma tana cikin hali na buƙatuwa zuwa ga irin wannan tattaunawar na iya tunanin cewa cikin watan azumin nan mun yi fira ta hanyar dardasha wato chatin da dan uwa Malam Umar Shehu Zaria Allah ya yi saka mu alkhairi mun yi wannan magana ba da fikira a lokacin cewa za a yi wannan tattaunawa cewa babu shakka muna buƙatar mu koma teburin tattaunawa mu kalli wanne ya samu al'ummar mu menene ciwon da muke fama da shi ko me ya maganinsa cikin watan azumin nan muka tattauna domin ka lura da kyau yanzu wannan watan azumi da ya gabata kasancewar shi wata daga cikin watanni ko kuma ka ce wata na ɗaya a jerin gyar watannin da ake fatan musulmi ya koyi tarbiyya amma mun kashe shi wajen rana tarbiyya an ta ƙirƙiro matashiya ta tattaunawa wadda ta jawo rigingimu da yawa rigingimin da ko ba a buƙatar su tun daga butu akan hadaka ko tattaunawa addinai zuwa butu akan almajiranci zuwa butu akan ganin wata da makamantar su kusan duk kwana uku hudu biyar wani sabon maudu'i zai fito duka kuma sai mu raja'a manyan mu da yaran mu jahilan mu da masu ilimi mu dinga ji su mutuwa sai da mana kamar yadda malam ya ambata yanzu idan wani mutum wanda ba musulmi ba a cikin watan azumin nan yayin tunanin bari ya musulunta bari ya kalli al'adu da dabi'ar musulmin wannan yankin namu ya musulunta bari ya gamsu da cewa abin da yake mai kyau bane kuma ya kamata ya sa kan shi a ciki zai wuya ya gamsu indai dan abin da muke ne bari ya gamsu ba Allah shi kyauta to gaskiya saboda Allah ni ina da tsokaci da yawa akan takardar nan ta fuskar wato abin da yake cikin ta na madda tasima ya kamata a fayyace ta da yawa amma lokaci bari ba yawa musamman inda mara ita tauna akan misalai daga rayuwar magabata da irin yadda magabatanmu da muke tutiyar cewa muna gudu duk mutane su makala as-salafi al-athari dan izala ahlus sunna a cikin sunayen su amma inna hafaqat alqabun jafa sunaye ne kawai wanda suke basu wuce matsayin harufan ba ina rayuwar magabata da muke cewa muna koyi su tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su da malaman mu ko na nan kusa ma ko da mu ce malaman mu daga zamanin dan hudiyu zuwa yau mu zazzabi waɗanda ya bayyana cewa mutanen kirki ne mutanen alkhairi ne al'umma ta karɓe su Allah ya ba su karbuwa mu bi ta farke rayuwar su mu gani ko da na nan kusa daga shekara 200 zuwa yanzu idan muka dauki a cikin misalan da malam ya buga game da sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu irin yadda ya gudanar da gwamnatin sa mutuna cewa sayyidina Umar din nan fa jama'a yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba a yi wani annabi a bayana da Umar saboda kaifin basirarsa saboda zurfin hankalinsa Qur'ani ma ya sha sauka ya goyi bayan ra'ayinsa duk mun san wannan amma Umar baya istiqlali da ra'ayinsa baya istibdadi yace kawai tunda ni mai basira tunda annabi ma ya shirya ta akan basira ina faɗin magana ba wanda yake ya taɓa yin haka sai ya ji shawara sai ya tattauna yana zaɓan masu hankali waɗanda Qur'ani ya amince da su mu ɗauki misali ga mafa'ul da aka yi na Amawas Umar ya kama hanya da tafi yace aka ba shi shawara cewa ai ana annoba ya kebance da al-muhajirun ya shawara da su suka gaya mashi nasu shawara ra'ayinsu ya rarrabu ya sake kebancewa da al-ansar ya shawara da su suka ba shi ra'ayinsu ya rarrabu sai ya ce kai bari in zaɓi dattawa sai ya ɗibo dattawa daga wannan yankin dattawa daga waɗancan sai hatta tulaqa sababbin musulunta wanda ba su daɗe ba sai ya ɗibo dattawa a cikinsu da ya sake shiga ɗaki ya shawara da su ra'ayinsu ɗaya saboda dukkan su dattawa ne haka yi zuwa labarin wannan tun kafin sayyidina Abraham ɗan Auf ya zo ya ce ai akwai hadisi ma da ya goyi bayan wannan ra'ayin da suka yi haka Umar ɗan Khattab ya taɓa rubuta mursul kamar ka ce doka cewa duk mutumin da ke cikin al-muhajirun al-awwalu kai ya sake ya bar Madina sai ya nemi visa ta musamman daga Umar yace kuka waɗe kuka bar garin Madina su za su bamu shawarar mulkin da zan yi da haka ko Umar za ka je daga Madina a matsayinka na ɗaya daga cikin sahabban da suka musulunta da wurwuri sai ka nemi izini na musamman da Umar zai baka exit cewa to ka fita ka je maka ka Umar ka dawo bai yadda ba saboda kar su bar shi shi kadai da wannan shugabanci tare da cancantarsa da zurfin basirarsa da iliminsa da haka Umar ya gudanar da wannan gwamnati shi sa hanyar ta zama abin misali a cikin kafirai ma waɗanda suke arna ne marubuta akwai waɗanda saboda zakewarsu wajen yabon sayyidina Umar suna ganin ma Umar hatta manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai kai shi ga gwamnati a wauta irin ta kafirai sun manta cewa ai tarbiyyar manzon Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam almuhimmi shine jama'a mu duba irin kaifin basirar Umar amma baya istiqlali da ra'ayinsa mu ko yanzu kowa gari yake shi as an individual basirarsa da dan abin da ya karanta ya ishe shi kawai ya gamsu da abin da yake da haka sai muke samun kanmu a cikin wannan imuwa da muke samun kanmu a ciki babu shakka al'umman mu a yau muka tsallaka abin nan wato unwani na gaba halin da muke ciki a yau hali ne wanda kowa yana da shi, kuma na san kowa yana cikin damuwa, kowa yana da damuwa akan yaya za a yi, amma mun kasa haduwa mu ga shirye kan yanzu mu dauki masala har ila misali game da ainihin wato ganin wata wani za ka ji abubuwa da za su baka mamaki za kuma ka gan su kuma za ka ga cewa babu shakka wato mun zama wani abu da muke faɗa mu a linguistics mun zama muna cikin wata gaida ta atafcik wato deconstruction kowa mun zama tsillin da kulli jama'atin minna imamu kowace jama'a tana da nata limamu walaysa li ummatin abadan imamu amma matsayin mu na al'umma babu shugaba kwata amma kowace ko wadannan kungiya a cikin mu suna da wani limamu da suke shi yasa kamar da mala ya ambata babu wani mutum yanzu da ya saura yana raye ko ya riga ya shude wanda zaka iya cewa mutuncin shi abu ne wanda yake tsarari jiya da kake ganin kai a wajen ka yana da girma to akwai wanda ba sa ganin shi da wannan girma kuma an suka ci mutuncinsa wallahi sai ka kasa bacci indai kana san shi ko akwai mutane da an ci mutuncinsu in ka kwanta bacci ma sai ka ji kana firgita saboda tsoro kuma in ka kalli wai waɗannan masu ƙananan shekarun da ke wulakanta waɗannan manya wanda su waɗannan manyan ba su wulakanta na gaba da su ba Allah ya jarrace su da wannan ƙananan to su waɗannan ƙananan yanzu idan suka girma da shekara 30 ko 40 su kuma zarba Allah zai musu in kana da tunani akan mustaqbalin al'umma dole ka sa wannan a faifai cewa waɗannan malaman namu da waɗannan dattawan da shugabanninmu a cikinsu akwai da bai taɓa cin zarafin na gaba da shi ba a taɓa sanin shi da ya wulakanta wani ba amma shi yadda mutuncin shi zama rashis to kai da ka da cewa mutuncin shi bai da alfarma kake cin mutuncin kai ya kake tsammani ran da kai shekaru in Allah ya raya ka da shekara 30 40 me kake tsammani daga na bayan ka ina ga wurin da ni kuma na dadin mu tattauna akan matsalolin shine karshen wannan makala tun daga kan dalilan rashin mafaɗi da kuma cututtukan da haka ke haifarwa da hanyoyin magance su wannan shine lubbul amal mu kalla jama'a mu ga mallam ya ambatan mana dalili na farko da ke kawo wannan rashin mafaɗi shine koyon karatu abinda ake cewa koyi da kanka wanda a da abin aibatawa ne mutum yana karatu koyi da kanka koyewa yake ba ya so asali ma'ana kamar yana da gaskin wal ismu ma haka fi nafsi amma yanzu kuma tutiya ake da shi zaka ga musamman gudun kan karatun boko mana tutiya da cewa ai da kaina na bincike har haka sai a baka awar cewa kai da kanka ne baka nemi taimakon kowa ba wato ka bi doguwar hanya ne wajen gano abu to sai zama baka ganin daraja ko mutunci kowa sai mutunci abin da ka sani kawai saboda shi kadai ne hanyarka mu kalla jama'a mu ga hanyar harkar kasuwanci harkar sana'a harkar aikin gwamnati da duk wata harka akwai na gaba in an dauke kamar aikacin gwamnati akwai wanda yake shine tun a takardar ka za ta cewa to you are answerable to this officer wani shine jagoran ka da zai dinga baka umarni principal din makaranta ko director ma'aikata ko jiji ko makamantansu idan mota zaka koya ko baka niki akwai wanda zai koya maka kuma har abada kana ganin dantar shi yanzu mu irin mun koyi sana'a dinki mun ma daina ta wani ya koyi baka na kanci ya daina ta amma har yanzu mutumin da ya koya maka nan kana ganin dantar shi malamin ka da ya koya maka karatun allo ko kana da PhD ko kai professor ne ya kamata ka so da ganin girman shi amma yanzu duk babu wannan to bangare na biyu na wannan shine kosawa mutum ya zama malami kosawa bayan ka koya da kanka mu kaddara ma Allah ya maka ta yi ka koya din amma ka kosa sai an ji muryarka ko sai an ga hotonka ko sai an bi ka hakanan abinda ke faruwa na rashin fahimtar ilimomi waɗanda suke da alaƙa da mai da mutane malamai na Allah kamar da malamin ya ambata cewa akwai ƙarancin su saboda mutane sun fi son ilimomi waɗanda a cikinsu akwai jayayya akwai surutu akwai musu za su ba da dama a yi raddoji za su ba da dama ka faɗa abin da kaga dama yanzu duk inda ka sa mutane maka karatu ka ce bari ka koya musu nahwu sarfu balaga, usulul fiqh, qawaidul fiqhiyya, mustalahul hadith, ire-iren su to sai kaga mutum uku shida hudu biyar ne ba su. Ba ka bane? Amma an kace zaka koyi da wani abu wanda yake kowa yana so ya ji. Za a yi magana akan siyasa, tattalin arziki, noma, kiwo, za a yi raddi ma wani to ba fa a ji. Wancan mai muhimmanci ba wani ne. A cikin da suka gudu ma za a ga rabi bacci suke. Bayan kwana biyu sai kaga wasu fuskoki sun canza, wasu sun zo. Ibn Malik al-Andalusi wanda mai alfiya ko kun san saboda irin waɗannan imamun yake da su yawo yi dangari gari gari yana cikin don Allah ku don fabo karatu babu wanda yake sauraron shi haka zuwa tarihi sai daga cikin malamai masu karancin dalibai amma da yake dan Allah yake yi sai Allah ya sa wa littafin littafin albarka alfiya nan da kake gani da babu littafin da yake ta muhimmanci ga rawu shi a rayuwarsa ya rasa ma wanda bai koya ba shi sa sai ya ta mata shahi kawai saboda ba a san irin wannan ilimin da yake karantawa yanzu kallon ga ilimin qira'ati mafiyan mutane ba sa san shi saboda sarƙaƙiyar shi ta yi yawa ilimin usulul fiqh musalawul hadith a ba a so amma sa musu littafin da zai ba su dama su cicciki ko a sai mutane kata-kata har ila yau Ibn Hazm da ake ambata malamai kullum suna rubutawa game da al'amarin Ibn Hazm Allah ya gafarta mishi saboda mulabasat na rayuwarsa kamar yadda malamai ya ambata me ya kamata mu dinga daura wannan ma'auna akan sauran mutane sa'ad da suke magana musan background din me yasa suke fada me yasa suke irin wannan zancen shin wannan zancen ilimi ne koko wani wato yanayi ne ya same su akai shi yasa dole mu bambance duk malamin da muke sauraron shi mu bambance san da yake koyar da ilimi da kuma san da yake fadar ra'ayinsa ko yake huce haushinsa akan wani dole mu bambance wannan ba duk abin da malami yake fada ne ilimi ba ilimi shine ya faɗa alqur'ani ya faɗi sunna ya kawo maganganun malamai da fassarar su da abin da suka tattauna to in ya gama wannan kuma hala sai dora da nashi to nashi nan ba ilimi bane yanzu da ya lafi sai mun bi musamman mu kuma gane dabi'a take tasiri akan mutane dabi'a su har ila yau dan uwa muka saki dallakawa an fara cewa lokaci yayi tun kafin aje koyo daga cikin matsalolin akwai saukin da ilimi wajen sabuwa saukin yayi yawa ilimi ya zama commodity mai arha kwarai jama'a zinariya tana da gaskiya mafi daraja ina jin a duniya tunda Allah ya duniya ya bada daraja amma kun san akwai lokacin da wani sarki Mansa Musa wani sarki ne da ake tunanin a arziki ya fi dan karuna haka ake tunani in ana tarihin duniya kana yake kullun koyo su to wannan mutum saboda arzikin da Allah ya mai da iya kyauta wanda yake yi babu tunani ya taɓa zuwa ƙasar Misra ya karye darajar zinariya ya ta kyauta da ita har ta zama arha a hannun mutane kuma law of demand ya shafe ta aka daina siyan zinariya ko kana da ita ba wani abu bane sai dai ka je ka koyi har ka jira shekaru 15 ko 20 ka sa ta dawo da darajar ta sai ya arha duk abu idan ya zama ya da saukin samuwa sai ya arha wannan shi ne abin da yake faruwa da kuɗin gado kike faruwa da mutumin da aka mai aure bai san ciwon aure ba a tare a mai tsakanin iyaye da abokai a mushi komai sai ya kori matar ba a je koyina ba amma in ya san ya kore ta akwai asara ta kudin shi a ciki sai ga yana biya hankali yes to waɗannan hanyoyin sadarwa malaman da al'umma mu sun tafi alheri wajen amfani da su wajen yaɗa ilimi amma muna biyan farashin yadda suka soka ga ilimi tsakani da Allah wannan magana ni na da tunaninta saboda kowa yana ganin daga comfort din bedroom dinsa zai iya yin komai ya saurari duk malamin da ya ga dama a TV a Facebook a YouTube a wane ne da wane ne bai san wahalar zuwa gaban malami ba shi yasa in ya tashi yin tambaya kawai zai harbo maka ita tsakar dare wani malam ba aya zai tambaye ka tsakar dare ba wani ya harbo maka da ita ta Facebook in ba gani ba ya maka inbox cewa malam na fahimci tambaya ina jira amsa yayin da Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alaihi da Sa'aman ibn Hanbal ake ba da labari kamar da ke cewa Rabi'u ibn Bara Ahmad ibn Hanbali da ya dan Ma'inu da abokansa din nan suka tsaya a gaban ainihin wato ya hadu da Sa'id al-Ansari yana zaune yana jingire da dirka za su daga al'asar zuwa magariba suna tsaye suna yana ba da hadisi ba zai ce musu ka zauna ba wanda yake kuma ya zauna bai ba da wani ba haka za su tsaya inda ka san yan doka Maliku yana so ya tambayi malamin shi Ibn Shahab ya kasa Imam Malik a makarantar shi aka ce in ya zauna yana nan a cikin alintaka ko da jami'i bane Ibn Fadli in ya zauna an ana magana sai dai an tambaya shi a ko yace eh babu wanda yake layi ta jasar adam alal qaul ya sheikh madari in yace aka ce alga wata malan kaza ya halasta yace a bari kar kuma ya kai ba ba wanda yake kuma yace mishi mai dalili saboda yanda ake jin karamarsa da nauyin sa imam malik din nan ya taba yin wani kuskure yana dalili babu lifin kwado wannan yana cikin alintifa shi ma aka ganshi ya ware shi da wani dalibi baya dai suna karatu yace da malamin sai Ibn Shahab ya shigo masallaci sai ya shigo ya ce mishi ya malik yace kana so kai wa kanka ta'annaci kana so kai mu kanka barna dawo majalisi ka barna baka kai nan ba kaga ba su da gaggawa ga malamai Abu Hanifa ya kware wajen yi wa dalibai wannan tarbiyya saboda shi ma ya taba wannan kuskure malamin shi Hammad Ibn Abi Sulaiman ya mishi wannan fada da haka Abu Hanifa ya tarbiyyar dalibai na gari kaje ka karanta tarihinsu kuma sai da Allah ya mai da su dukan manyan malamai da aka ji labarin su a duniya masu cin abinci a kwaro da sarakuna saboda falalar su Abu Yusuf Al-Thani Abu Hanifa daliban shi ba su zama malamai ba sai da yanki duk tarin ilimin su haka kalli su Harmala kalli su abin nan wato su Ibn Abdul Hakam da su Ar-Rabi daliban makatar Shafi'i dukan su sai da ya mutu suka sashi a kasa sannan suka tunanin tubura a cigaba da wannan aiki babu wanda ya ware ya ce yadda mu muke yanzu wani daga har da izu 30 zai ban makarantar su ya kafa wata ya ja wasu dalibai ya raba makarantar da malamin ce ai saboda malamin yana samun kuɗi da yake biya shi ba a bashi duk makaranta da ke garin da aka kake garo su kaje ka bin su duka wato yan tawaye ne tawaye haka santsira tawaye har su suna kallon juna wata karatun wata na shiga wata to daga cikin abubuwan da suka jawo wannan matsala akwai ya samuwar saukin hanyar saukin samuwar a hanyoyin masu sauki na karatu da ilimi sai aka rasa darajar ilimi da ka dole a kuma karatun zauren nan da ma da sala wanda yake da daraja sai wanda yake so za a ba shi sa ni yanzu wala wasu sun sani duk wanda ya mun message yana tambaya bana amsawa in yana so ya akalla ya kira akalla ya kira waya amma kai kamar message din fara maka text ba zan kashe kuɗi na ba ba gaskiya in kana so Allah kalle ka sa ka ci kai kira ba za ka yi ta kai kiya ba to sannan kuma wannan ma jama'a dole mu gaya wa kanmu gaskiya in gaskiya ta zo mu faɗi ta mu ahlus sunna mu ne akan gaba ka haifar da wannan matsala tsakani da Allah har yanzu sauran mutane wanda ba sa identifying kansu da sunna sa da sauki wannan matsalolin kuma suna mana gori akai cewa mutanen mu ba mu da tarbiyya wannan yana komawa zuwa ga factors din da na ambata nan da malai ambata da kuma wata hakika kwaya daya ina jin nauyin fadanta amma zan fadi ta saboda amana ce shine malaman mu sun ja faruwar wannan abu da ba malaman mu shine irin wannan magagan da zaka dinga yi kana ganin ai morewa ne ka ambaci wani ka ci mutuncin wani ko mu zauna zaman gulma da ɗalibanmu muna gulma wani malami ko wasu mutane unconsciously muna koya musu wannan ɗabi'a ne tsakani da Allah jama'a unconsciously ba ce musu muka yi kuyi ba amma ɗalibai saboda ƙaunar da suke wa malamansu wani har karin hular irin da malaminsu yake wani har aure sai ya je gari ko dangin da malaminsu ya sannan yi in malaminsu yana hawa roba-roba iri kaza dole wannan za su ci gaba da su kaga wato dalibai suna koyi da mutu haka sai mu zama mu taka tsantsan akan abin da zamu dan kan mu haifar da mummuna abu koyi jama'a duk wanda yake karantawa ya kiyaye wannan ba ina cewa malaman da gangan suka yi wannan amma ina cewa ne wannan shi ya haifar da haka da kuma bude kofar cewa al-ilmu lil jami' kira zuwa ga kowa ya koyi ilimi asali mabda'i ne mai kyau amma da kowa ya je koyan ilimi sai mutane suka dauka wato kowa ya koyi ilimi fa dole sai ya zama malami to ba haka bane zama malami wata kaddara ce ne zaman kansa wani tsautsayi ne kamar yadda ba kowa ne da ya je kasuwa ya kasuwanci yake yin arziki ba mafi yawan mutane za su gama kasuwanci amma in ya mutu sai an bai sadakar duka bane ba haka bane to haka ya kamata mu gane ba duk wanda ya koyi ilimi ne Allah yake jarabta shi da tsautsayin malanta ba yanzu irin malaman da muke ambata a tarihi zaka ji wannan dalibai sama da dubu yana da dalibai wake ibn al-jarrah irin su al-a'mash irin su hushaym ibn bashir irin su imam al-bukhari waɗannan zaka ji an ce malamai ne waɗanda dubbai ko ɗaruruwan mutane ke zama a garin su amma ka je ka binciki tarihin daliban su da suka zama malamai guda nawa ba su wuce kinga da ayyan su ba Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shekarun da yana karantawa sun wuce shekara 65 shekarun karantawa kawai banda sauran shekarun rayuwarsa amma daliban shi da ake lissafawa su dan shi Ahmad su Salihu su ainihin sauran su Kausabi da makamantan su hai ba su kai dozin ba asalin wanda suka zama malaman sauran kuma da sa cikin lissafin falala da Allah ya mushi so mu sai muka dauka yanzu wanda ya karatu sai ya zama malami kamar yadda muka dauka cewa duk wanda ya karatu boko sai ya yi aikin gwamnati kiza aikin gwamnati ya zama abu mai bala'in wahala kowa yana so sai da manufan mu kawai mu je mu karatu mai aikin gwamnati kiza kaga aikin gwamnati sai an biya kudi yanzu ake sai an bada tamanci 1800 miliyan 3 miliyan 6 in kana so a yin NPC sai ka bada sanin da baka kunci dan haka jama'a malam ya ambaci laifin siyasa wannan ta abin nan ta demokradiya ni na cewa musamman a cikin siyasa laifin adawar siyasa wannan mabda'i na demokradiya da ya bada damar yin adawa da gwamnati sai yana so zuwa yin adawa da dattawa yin adawa da masu fada aji har yin adawa da malamai sai kuma kowanne malami ya da yan jam'iyyarsa ya da yan adawarsa kamar yadda kowanne dan siyasa yake da kuma wannan da ya haifar da reni kamar yadda malami ya bata raki tun malamin da aka rena shi to an yi asarar shi sai ya kame Ibn Abbas radiyallahu anhu yana da wani dalibi shine Abu Salama sallallahu Abdul Rahman wannan abu mashahuri ne a tarihinsa Ibn Abbar ya kawo a cikin Jami'ul Bayan Ibn Sirri yana ganin Ibn Abbas kamar tsaran shi ne a shekaru ya manta cewa ba tsaran shi bane ya ilimi sai ya zama yana mishi katsalandan ya faɗi magana yana mishi shigi yana nuna mishi shi ma fa ya sani in kai babanka sahabi ne ba babana sahabi ne sai yace da kanshi yake cewa nayi na damar irin zakewar da Naiman Ibn Abbas sai na haramta wa kaina ilimin sa da yawa dan haka da ya saka baki Ibn Abbas ko sai shi gura gura shi shikenan shi yake da asara malamin ya san karatu shi ne asara ba kuma ku saurara idan dan Allah yayi Allah zai wanzar da ilimin kamar da muka misali wancan da Ibn Malik ne alfiya ku ne zaku yi asara yan uwa masu albarka da gaskiya abin da ya taimaka mana har ila cikin wannan dambarwa akwai koyi da nasara mun maida kanmu al'umma wacce take da individualism kowa kanshi wajen mu'amalar mu da makwabtan mu mu'amalar mu da yan uwan mu mu'amalar mu da al'umma da kuma wato kamar ce ne kaida ta everybody minds his or her business kowa kanshi kawai yasa wannan ya taimake mu wajen haka sannan ga kuma tsananin wato raina juna da wato rashin bambance abubuwa da kuma rashin shawara da manya kan da abin da zaka yi muna so mu fara yin kaza algafata malam ne kake gani muna so mu gode islamiya a unguwa kaza algafata malam ina so zan yi tafsiri bana ko kana ganin ya dace da ni jiba yau masu tafsiri a kasan nan da jiwaye wasu sun kusa kun masu yi sauraron yawa saboda kowa kawai gaban kanshi yake na taɓa zuwa wani gari suka roƙi ni na yi wa'azi na ce ba zan yi wa'azi a nan garin ba dole sai na nemi izinin malam wani saboda shi ne malamin garin nan da aka sani da yake ba yi wa'azi sai aka yi ta mamaki na cewa ai na ya karɓa shi ga wurin musulmi nan masallaci yake zuwa yayi wa'azi ya karantar kawai ya ziga na nago ba ko kawai na kama wa'azi aka neme shi ba sami shi to ku ya kuri sai da aka gaishe ko aka mai magana sai ku ga mun zan yi dawo aka yi ta mamaki cewa wannan wani irin mutaddan mutum ne ka san mu malaman jami'a haka ake ganin mutaddu da haka yan uwa masu albarka abu na ƙarshe da nake so na faɗa a cikin dalilin shi ne akwai sakacin hukuma Najeriya wani lauya ya taɓa gaya mun cewa duk dokokin da kaga ana aiki da su a ƙarshen waje da suke gyara al'umma ko sa Najeriya malam shi ma lauya ne da yake tabbatar da wannan amma ba a aiwatar da su ne ya kamata a dinga aiwatar da dokoki shin babu dokoki ne da suka shafi cin mutuncin masu mutunci shin babu dokoki da suka shafi me ya kamata mutum ya faɗa kamar yadda Mugabe yake cewa eh zan iya ba ku yancin faɗan albarkacin baki amma bayan faɗan albarkacin bakin ku ba zan yi garanti ku kuna da yanci ku kana da yancin ka fada amma bayan fadi babu garanti ko kana da yanci bayan abin da ka fada sai ya kamata a dinga duba wannan shin yancin fada albarkacin baki yana nufin haura mutuncin mutane yana nufin tattaka kowa jama'a akan iskaliya wanda take ta shafi tun daga kan wata kila definition ne na terms kawai akan masalan interpretation din nan misali ko mas'ala ce fiqhiyya da malamai sun yi magana akan ta tsawon shekaru matsala akan tahajjudi matsala akan ashan matsala akan adudu raka'o'i ko kaza mas'aloli wanda malamai sun yi sabani a kansu amma mun sai su zama da tijani in ka koma littafai irin sunan kubra na bayani irin musannad ibn abi shayba musannad abdul razzaq littafin al-insan fi masailin khilaf an hauli littafin al-awsat na ibn al-mundhir da tafai ga sunan waɗanda aka kebance su dan bayani akan sabanin malamai masailin khilaf ga sunan ko ba za ka taba ji kamar da malai fara ba za ka taba jin an ce to ana rigima akan wannan masailin din ko ana dauko makamai ko ana zuwa kotu ko ana neman cin mutuncin juna ba sun tsaya iyakar wato sabani ne kawai da aka sani tun cikin safai ana yi kuma suna ce kauniya ta Allah haka a cikin shawarwarin da nake so na ƙara game da mafita shine lalle wajibi ne gwamnati da hukumomin da abin ya shafa su dinga aiwatar da dokoki alal misali jama'a idan aka ce shugaba ko sarkin musulmi ya ce rana kaza ne idi ni bana ganin halastan a bar wani wanda ya fito ya idi ba rana ba duk abin da ya kama ya mishi kawai a mai duk abin doka ta ce na hukunci ya kamata a yi musu wanda za su ce su yi before or after in ka ga za ka sha ruwa ba za ka bi sauran musulmi ba hukumar fikir su ga za ka sha ruwa amma suka ce a goye to sai ka sha kai da Allah da ya dace ka amma ka shaharta abin haka mai da shi wai dole sai ka yi declare rana kaza sallah against the wish of the authority to Allah bai kamata ka yi da mutum ya kamata abin da doka ta nada mishi idan kwai ne kamata a bashi idan kamu ne idan tiyaga ta kamata a buga mai idan shi ma za a yi kacakata da shi ne to abin da ya kamata a bai koya gaskiya bai kamata hukumomi su zama so naive and loose ta yadda kowa zai dangara abin da ya gara ma har sai abu ya gagara Allah ya ji kamar da jama'a Muhammadu Adam abin da ya faɗa kenan game da mutanen Boko Haram ɗau mataki kamin ya gagara da ya gagara sai da kowa ya ji a jikin shi har yanzu ana ji kuma shine genesis na faruwar duk wannan abu da suke faruwa har yanzu ya uwan wannan kidnapping da banditry ai su suka koya wa kowa shi a nan kusa abunsa aka gani har kowa ya koya har yanzu sai dan makwabtanka ya kama maka da ya koye shi sai ka bashi kuɗi ka bashi kuma ya kashe shi duk mun gani gashi nan bila adadin su kaga wannan firasar ta malam Jafar shi take bayyana dan haka jama'a mu kula da wannan mu gane cewa mu al'umma idan muka bari wani bangaren mu ya lalace sai ya shafi duka bangarori fasadi a cikin al'umma kamar kwaya albasa ce ta lalace a cikin buhu na albasoshi alasa ana faɗa haka a jami'in albasa to idan ba a buɗe buhun nan aka cire wannan lalatacciyar ba to in Allah ya so bayan lokaci kankani duka sauran za su lalace to haka al'umma take in aka bari bangaren ilimi ya lalace ko tattalin arziki ko tsaro ko noma da kiwo ko mutuncin jama'a ko albarkar noma da kiwo to zai koma ya shafi komai kamar da muke gani yanzu wani sector ne a rayuwarmu zaka daga yadda babu matsala da ba ka fara tun daga cikin masallatanmu har zuwa kasuwanni har gidajenmu har ofisoshi ka tafi filin jirgin sama in za mu je aikin hajji ka kai da muke mu'amala ka dawo in mun zo auratayya in mun zo sakin aure ko in muna fada da makwabtanmu duk inda muke ka kalla zaka ga wannan element na barnan yana manifesting yana bayyana a cikin duka ayyukan to zaka in za a gyara a fara gyarawa daga wannan tushen kamar yadda malami mai gabatar da rayuwar ta gaba wallahi kace na kure ko jama'a wallahi mu muna yara hatta kayan sallah wannan wallahi za a samu dattija a unguwa kaga da ni ma yaro ne har yanzu I'm just in my early 40s dattija a unguwa wallahi dai sa duka yara sa'o'in ƴaƴan shi duka za mu je mu bulayi ai ta auna mu shi da malamin ki gaba daya sai ai ma yara mutum dai sai ma yara 40 50 dinki kaciya da ake yi da aka san cewa sai kun kai shekara 7 za a yi zai ma ƴaƴan gidan wani kaciya duk ka muku bai anguwa sai dai ka gudu wallahi duk wannan shekarun shi daga wannan za zuwa ka muku kamar 30 duk a cire lubar a gidan shi kuma za ku jinya kuma sai dai iyayen su duka muku a mutuna ne gudiya ni wallahi da aka muka kaciya ba muka kaciya gidan wani na rantsi da Allah wani gari ne ma kawai aka yi waya aka ce duk wanda yake da ya kai ka shekara kaza daga cikin dangin nan a kawo shi ba za ka ta dauke mamuta kafin magarba aka yi magana na zuwa kace ba na mantawa ban san me zai kuma wallahi ban dawo gidan ba sai da lawarki haka ya a gidanku wallahi wani dattijo angon da ai mutunci kawai in ya ga wani da da ya dace ya ce to wani aure da ita na mutunci godiya za wasan kwallo dukkan muna ai mabaye mu yi wasan kwallo mu kwallon layin da yake jama'a idan dattijo zai wuce kai saka buga kwallon tsayawa yake kaga dai shirme ne na yara tsayawa yake tukunna har sai ya wuce inda kaya a hannun shi wani zai ruga ya karba sallan zuwa baban suwani ya ƙara sa kai ta gida sannan ku tsuwa da kwallo jama'a idan wannan kaga al'adu ne ma fa kuma ana yin su ma duk ba a san wannan karatun ba duk wannan takhrijin hadisan da bayani akan al-irabi ba ma san shi ba lokacin ashe kaga ba yawan karatu ke kawo gyara ba kyakkyawar tarbiyya da mu'amala idan wani dattijo ya kai laifi zai kama kai hukunta ka sannan ya je gidanku ya ba da labari muna primary mu head master mu kirista ne ba Mr. Adegun wannan primary ta baki titi Mr. Adegun amma yana bi gida gida yana ciki ya cewa waye wanda ake shi baya zuwa wane ne wanda bai zuwa sallah da asuba wane ne yake sata kudin maman shi zai zuwa maka asambu wannan arna Allah ya sa ya musu danta ya zuwa wallahi shi ya koya mana wannan zaka je masallaci na asuba akwai mutane da yake attendance in baka misali kun sai hukunta ka cewa baka zuwa to kaga in ya mana haka mu musulmi abin da yake yi mushi kirsoci har ya faka wato al'umma tana cikin saliti lokacin amma already sudden sai muka caccanza muka caccanza ba mu san yadda muka zama muka yi kuma haka dan haka ni ina ba da shawara gwamnati da farko tukuni take kamata take gabanin wannan sannan masana musamman a cikin jami'o'i da cibiyoyin ilimi wajibi ne su dauki matakin yin bincike akan bashin wannan tarbiyya sannan da tawo masu fada a jida har yanzu akwai shi su dage wajen fada a jida haka malamanmu kada su yadda tunanin za su yi bakin jini sai su daina wanda akwai wanda sun kame sun yi shiru saboda tunanin sun fada za a rena su yanzu ga yara suna fada akan titi kana tsoron ka musu magana wanda ya ce maka ba ruwanka ne sai ka wuce kai tafiyar ka to abin zai zo har gidanka dan kai wa yanka tarbiya mai kyau mal albayyan bai ka faɗi wannan Allah ya gafarta mai cewa ko da kai yanka tarbiya mai kyau ai ba za su aure junansu ba ba za su zauna aji su kadai ba za su zauna da yayan wasu ne za ka mutu ka wasu su za ka karka tsaya tarbiya kawai yayanka kadai a hada yayan anguwa yanzu sai ka ga wai malamin makaranta ya hukunta yaro a wannan karin muka ga wannan abu wai sai a je uban ya dauko yan sanda a zo a kama headmaster makaranta a kama malama shi sai amma kan tukudi suka waye gari suka zama business ne kawai a kuma kan tukudin da yanzu in ka bugi yaro kana malami to ranar ba gure ka shi ba a dukan su ba a dukan su ba musu hukunci sun zama yan ta gaban Fatiha jama'a masu sauraron mu ku yi hakuri na cika ku kuma malam yana ta mun isharar zuciya amma wallahi wannan lecture kowa yaje ya kara da suwa yanzu cika kuma yi kokari ka buga kanka misalai ka kalla da kanka sai ka fara to bari ka gyara abin da kai kake abin da nake tunanin mu yara mu fara gyarawa da huta da bashi ne mu daina gulma mu daina kawai malaman mu gulma mun ya kamun je muke su annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku zo kuna kawo mun zancen wani da wani idan kun kawo muni sai na dinga ganin su da wata fuska bar ne hakuri haka kada mai rashin tarbiyya وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
jama'a aya hudu saboda matsananciyar damuwa da abubuwan da ake tattaunawa wannan shi yasa na bar malam shi ba ya samu kusan lokacin da bai gabatar da takardar ya dauka. Ko gaba daya miki arba'in aka tsara Malam Bashir Lawal zai bayani. Malam da zai sharhi minti 15. Na ba wa Malam Bashir minti 45, na ƙara mai minti 5. Amma a fito da abubuwan da Malam Sagir ya yi, da Malam Sagir ya wasu Asgar, fito da abubuwan da ya yi a yi musu dalla-dalla, da makon minti 15 sai da rabin shi minti 35. Tsakani da Allah da dangane gida ina nuna mishi. Amma babbar bukatar ita ce mu samu fahimta, mu gane rayuwar da muke ciki a yau. Matsalar mu ita ce muna cikin damuwa, amma da yawan mutane ba mu gane ba muna cikin damuwar ba. Ba mu gane muna ciki ba. Kuma nakan ji su malamai sukan ce fahimtar tambaya shi ne rabin amsa. Idan ba mu iya gane muna cikin matsala ba, to warakan matsalar za ta yi wahalar gaske. Amma na tabbata daga abubuwan da muka ji yanzu, sharhin da yawa bayanan da Malam Bashir ya yi, na tabbata wani abu zai ɗangarsu a cikin zukatanmu. Idan Allah ya taimake mu, kila daga nan kafin mu fita, idan ba dukkanmu da muka ji ba, to da yawa mu kila za mu kudurta insha Allah mu ba da gudunmuwar samun gyara. Ban da bukatar in ƙara tsawon wani bayani cikin abin da aka ambata nuna. Amma dai wani abu da na sani shi ne, da za a ƙara lokaci nikin abin da muka yi amfani da shi yanzu, wallahi matsalolinmu ba za a iya da zaƙulo su ba. To ba yawan zaƙulo matsalar ba. Yanzu daga waɗanda muka ji, don girman Allah mu ƙudurta a zukatanmu, kowa a cikin matsala ɗari ya ƙudurta zai ƙoƙarin gyara ƙwaya ɗaya. Ni a fahimtata, in aka samu wannan, to an fara ci gaba, an fara samun nasara. Cikin matsaloli ɗari yi ƙoƙari ƙudurta gyara ƙwaya ɗaya. Idan Allah ya taimake ka ɗayan nan ta gyaru, to za ta yi raso, za a gyara da yawa daga ciki. Amma idan za mu ji mu bar abin da muka ji a inda muka ji shi, to akwai matsaloli manya-manya. Malamai, Allah ya muku sa-kai da alkhairi domin gode fa. Yanzu abu na gaba, ku yi haƙuri, zan taƙaita abubuwan. Lokaci za mu saurara daga mutane Yurak. Mai tsokaci na farko zan gaishe Malam Umar Harun As-Salafi, zan ba shi minti Yurak ya dai mana tsokaci cikin abubuwan da aka ambata. Aka rubuta lawo.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a, kun ji dai bayanai daga manyan malamai. Babu abin da ya rage mana illa mai aiki. Waɗannan matsaloli suna nan ga su nan, kamar yadda malam ya ambata, idan da za ma a kwana a nan gurin ba daina wa rayuwa. Wani babban abun ban mamaki shi ne, duk inda ka je kai maganar wanda kake magana shi ma zai iya ƙara maka wani abu. Kina an san su, to ya ba a samu cewa kuma. To kaga daga cikin abin da ya kamata a ɗauka akwai maganar yin amfani da abin da ake ji. Wannan zai taimaka mana. Kuma fa ba a samun cin nasarar nan haka kawai. Haka kawai mutum ya ci nasara. Babu wani ƙoƙari da zai yi sai dai nasarar ta zo, to bai yiwuwa a haka. Don shi yasa aka ce ai ita nasara ma tana tare da haƙuri. Idan ko har kana so ka ci nasara aka ce sai ka yi haƙuri, to kenan sai ka tafi ta cikin abin da kila ba haka kake so ba. Idan ka jure sai ka samu ka ci nasarar nan. Wallahi jama'a, kun ga wannan matsalar ta rashin mafaɗi ba ƙaramin bala'i ba. Komai malantan mutum bai wuce a ci mutuncin shi, kuma ɗalibanka su za su mutuncin ka. Bari mu baku misali bayani. Akwai wani aboki na ya ban misali ya ban labarin wasu bire ne ya gani a dajin Azara. Za su dawo sun dauko da Azara daga irin dajin nan da ake zuwa. Yace sai suka zo lukatan biri ya tsaya kan hanyar su. Wanda hakan yasa su dole su tsaya da tasu motar har nace shi ba za ku bige su ba sai Allah gafarta mallan dan ban ga shi ba. Inda ya kwatanta mun ya kwatanta mun girman gurin ya taba zai taba wani silin din gurin da muke zaune. Yace a tsaye sai suka yi mishi Honda babban mota sai juyo ya waye goyen kalle sai ya ci zaune kallon da yake kallo. Yace suka tsaya suka kashe mota suna gane ikon Allah. Sai wannan biri sai ya wata ƙara ya ce kawai sai ga bare daga ɗaya gefen suna ta zuwa suna tsallakawa suna ta zuwa suna tsallakawa ya ce aƙalla mafi ƙaranci yawan su kai mutum kuri 500 da manya da ƙanana duka gaba ɗaya sai da suka wuce ya zama babu sauran wanda ya ce baya ya ce sannan sai birnin nan ya bi su da ruwa ashe duk suna kwanciya wurin gaba ɗaya su ya ce musu ne ilisa ko kwanta za a duba hanya a ga lafiyarka kuma da wannan tsara kila ya ce musu ne ku taso kaga wannan ya dindina misalin da Allah gafarta ya bayar talat na mutun ya yi wannan du ta hango balagi ne sun ce musu gafarta kuma suka bi kuma suka samu tsira din insha Allah to haka shi ma wannan burin kaga o gane babban ne jagora ne kuma suka mai biyayya idan bure za su iya wa buri biyayya dan bai mu mutane ba za su ba za mu iya mutum biyayya ba wani lokaci da aka ce shugaban ka sai ya fi ga komai ko da ka fi shi komai amma Allah ya nada shi kuma shi ne shugaba ai shine sirrin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan bawa a cikin falaraba ake maganar nan aka ce musu idan bawa bawa mai gashi irin nan har sai aka siffanta gashin wanda yana daga cikin mutane marasa daraja a cikin larabawa idan ma'ana a gurin balarabe mai irin wannan gashin bai da kima aka ce to ko shine ya zama jagora su bi shi sannan baki misali ko bawa ko ma menene duk dai sufofi na nakasu to Allah ya kaddara shi ne shugaban ana so a cikin sarar sai an bi shi dan haka nan sai mun yi hakuri mun kuma da mun mun yi wannan sauran su kuma wallahi wannan matsalar yadda Allah gafar ta ya fada cewa yana jin kunya fadin ta amma ita ce gaskiya cewa ta bu karfi a cikin wannan magana gaskiya ce duk wanda yake dan iya cewa wani abu a cikin mu ya san akwai abin da shi ma hakan take shafa shi da shi misali shine zan ba ku ne akwai waɗansu mutane na san su suna da malami malamin kuma shi ke koya musu karatu amma su suka koma suna cewa ya lalace wai ya lalace Allah ya sauƙaƙa saboda haka nan dan Allah mu dinga hakuri muna biyayya muna musan dattawa musan manya kuma karkace dole sai kai magana akan koyi in so samu ne in ba a buƙaci magana ka kai shi zai fi amfani Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya gafarta wasu malam ba duk sun rusu ba kuma Allah ya taimake su ba su lada ya saka musu wannan a cikin mizanin hasanati yau mu kuma ya ba mu ikon kun wannan karantarwa da suke mana assalamu alaikum Allah
ya kara alheri lokaci na gaba zan nemi shugaba Malam Usman Balaba ko ni shi ma linki a tsarin sallah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamanmu Allah ya saka muku da alkhairi. Hakika kun gabatar da wato jawabai waɗanda yake masu raza ciki. Allah ya sa mai aiki da abin da muke ci. Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa. A hakika Allah subhanahu wataala ya karantar da mu cewa duk wanda ya mutune ma tsarin sa to rayuwa mai kunci na tattare da shi a nan duniya. A lahira kuma ya tashi yana makawo. Allah ya tsawo. To hakika halin da muke ciki a yanzu ba wani abu ne ya jawo mana ba bujire ba tsarin Allah. Kuma malaman nan sun tunatar da mu muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin tsarin sa kamar yadda aka karantar da mu. Domin mu fita daga cikin kangin da muke ciki. Domin kowa ya san cewa a yau muna cikin wani irin hali wanda Allah kadai zai iya tsirata da mu. Matsaloli mun fara ganin su Allah ya sauke. Allah ya sa mu yi karshen su. Zabi yana tafowa. ko mun yadda ko mun yadda ba za a yi zaki dole mu gyara irin matsalolin da muka jama kanmu a baya mu fara roƙon Allah muna istighfari ga Allah subhanahu wataala muna kankantar da kanmu gare shi ya yafe mana abinda muka yi a baya ya zaba mana alkhairi Allah ya shige da mutafarki madaici malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya babu ikon kwatanta abinda ake bukata mu kwatanta Allah shige muke wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ya saka da alheri shugaba kafin da ya karanta tambayoyi cikin jawabin da shugaba Malam Usman Bala ya ambata yanzu dali ne tunanin karin ce komi a kai amma yadda ya fito da magana yanzu ina so amfani da damar in ja hankalin mu kun ga harkar zaɓuɓɓuka kamar yadda ce ko mu yi ko kar mu yi za a yi amma tunda an ba mu damar Allah subhanahu wataala ya sa an ba mu damar duk da damar a hagungunce take ba dama ce ta kai tsaye ba dimokuraɗiyya ce wanda kamar yadda malam ya ambata a cikin jawabin shi sharrin da ke cikin dimokuraɗiyya musamman mu dai gare mu ya fi alherin ta yawa to amma tunda mun samu kanmu a ciki shugabanci ake mana shugabanci ne da constitution ba shugabanci ne da alqur'ani da hadisi ba kila wani abu da zai ba kunyowa ba mamaki ba Najeriya ba hatta Saudi Arabia da constitution ake shugabancin su alqur'ani da sunna na aiki ne a Saudi Arabia kadai idan ka tafi kotuna ba wanda yake sai ya kauce ma alqur'ani da sunna a alƙalanci amma a gudanar da mulki constitution din da yake aiki wanda shi ya kawo yau ake ma addini kata-kata ta bakin da samala inna ara su ma su yi aro ne hukuncin da da ake bi a sauki na addini yanzu duk kusan an rushe su gaba da sai da abin da ba za a rasa ba abin da yake shi ne sha'ar da musulunci to idan muka wayi gari muka rungu muhalli muka ce ba za mu yi ba za ne a yi to sannan idan aka ci gaba da tafka ta'asa sai mu tare da abin da za mu gaya wa Allah gobe kiyama wanda za mu iya wanke kanmu da shi kullum ni nakan ce idan lokacin zaben nan ya yi waɗanda muke kyautata mu zaton alkhairi mu je mu zaɓe su ko kai kaɗai ka zaɓi wanda ya dace ka zaɓa sauran al'umma ba su zaɓa ba yi a fahimta ta wallahi da kai asara ba kuma ka ci zaɓe idan muka je muka zaɓi waɗanda muke kyautata mu zaɓu ko a ce zinci ko amfani da irin kalmomin namu mun zaɓa an murɗe to a murɗe ba mu da matsala mu dai mun yi abin da ya kamata matsala a kan mu shi ne ba mu je mun zaɓa ba kuma koyaushe na kan ce wanda duk ya fusata saboda damuwa da ke da kyautata zaton da ya yi a baya sai ya ga saɓanin haka sai ya ce ya ma karya katin zaɓen ko ya jefa da shi bai ma san inda yake ba ko shi ya ma ya rantsuwa ba zai ƙara yin zaɓe ba ku ɗan uwa je ka yi azumin ka fara don wannan rantsuwar amma ka je ka yi zaɓe wajibi idan Allah ya kai mu je mu yi mu bar ba Allah al'amarin shi kar mu ce a'a ai saboda constitution ake amfani da shi constitution mu alqur'ani muka yarda da shi constitution ma shadaran farko na constitution din Najeriya ya ce constitution din yana tafi da kowane irin tsari mu ko ba mu yarda yana gaba da alqur'ani ba to ai ko yadda ake gudanar da abubuwa dan uwa za ka gane su ma da suka ce yana gaba da komai ba su yarda da hakan ba domin yau kai musulmi idan aka ce za a shugabantar da kai ko ka yi takara ka ci zaɓe ko a zo ka riƙe amma sai an rantsar da kai lauyan da zai karanta maka rantsuwa zai zo da takarda ne rubutacciya sannan kai musulmi ne za a ɗauki alƙur'ani a miƙa maka idan constitution ɗin ya fara alƙur'ani don me ba za a ba ka constitution ɗin ba mun fahimci amma sai a ba ka alƙur'ani ka riƙe sannan sai a karanta maka kana riga da alkur'ani amma kana karanta cewa za ka kare martabar constitution za ka yi mishi biyayya za ka yi shi ne farantun ba za ka kare alkur'ani ba ba za ka kare addinin Allah ba, za ka kare constitution. Shi yasa wasu sukan ga idan sun karɓi mulki sun ɗauki wannan rafo su je su abin da suka ga dama, su ga alƙur'ani bai musu komai ba, suna ɗauka sun ci bilis. Wallahi ba ci bilis. Ya ka ɗan mun je mu zama abin da ya dace, mu bar ma Allah al'amari. Allah ba da kuke sa mu dace. A gurguje akwai tambayoyi da aka aiko, zan karanta malam Bashir tambaya guda ɗaya, malam Kabir zai amsa guda ɗaya insha Allah. Malam Bashir ga tambaya tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah shi gafarta malam, ya wajaba a yi wa shugaba biyayya ko da shi jahili ne kuma ba bisa shari'ar musulunci yake shugabanci ba, yake gudanar da shugabancinsa ba?
Akwai biyayya ta a nuna mutum abin da yake yi an yadda da shi, akwai kuma biyayya ta a kalli me ya ce a yi, me ya ce a yi. Duk wanda yake shugaba ne shi, ko ba musulmi ba ko ba a kan musulunci yake gudanar da tsarin mulkinsa, abinda malamanmu suka ce shi ne za a kalli umarnin da yake bada. Umarnin da yake bada, duk umarnin da ya bada wanda ya daidai da abin da ya dace da abin da musulunci ya ce a yi, za a masa biyayya a kansa. Shi kuma ita kuma doka, ko da malam kuke ta ji yana bayani kan constitution, shi constitution suna ya tara, constitution suna ne musalahi ne. Abin da ake nufi da constitution wato wani kungi da ya tattaro bayanan yarjejeniyar yadda za a yi zamantakewa a tsakanin al'umma. To ya danganta ina ne me ya so sisinsa, daga ina, daga ina, daga ina, daga ina aka ji aka ciro ababen da aka zuba a ciki. To idan shugaba ya kasance jahili ko ba musulmi ba ko ba yana gudanar da shugabanci akan tsarin musulunci ba ne a asali, to za a kalli umarce-umarcen da yake badawa a yi biyayya a kansu. Misali, dokar titi, traffic laws. In ka kalle su, asalinsu ana samar da su ne saboda a ƙarƙashin ƙa'ida ta daƙun mabarrat, tun kuɗe ma mutane duk abin da zai cutar da su. To shin yanzu misali ka kalli waɗannan dokokin, akwai wata doka da ake yin ba ta dace da musulunci ba? Daidai ne ka taho da mota an ce expressway ne, ga hanyar tafiya ga hanyar dawowa, daidai ne kai kawai sai ka zo hanyar da ake bi a dawo da kuma sai ka bi kana tafiya? Ya dace? Kaga nan shugaba ya yi doka, ko da ba musulmi ba ne shi, kuma ko da ba yi da ilimi na addini, kuma ko da ba yana shugabanci ba ne a kan tsarin musulunci, amma ita wannan dokar ta dace da abin da musulunci ya ce. To za ka yi wannan, za ka yi shugabanci biyayya a kan ba. Misalinsu kamar yadda daukta ya faɗi, Allah ya saka musu da alkhairi, dokokin mu na Najeriya ina jin sun kai mujallar da yiya, abinda ake ce musu laws of federation, ba kowane lauya ma yake iya mallakar su ba, sai wani da wani za ka je library su kaga wannan. Kuma ana nan ana yin su yanzu daga demokuraɗiyyar nan da ta dawo 1999 zuwa yau 2022, Allah kaɗai san mujalladan da aka ƙara. Wata dokar ta kan ɗauki shafi 30, wata shafi 100, wata ka ganta ma cikakkiya mujallali guda ta kai shafi 500, kuma duk doka ɗaya ce akan abu kaza take magana na gudanar da al'umma. Waɗannan dokokin da yawansu in ka je ka duba za ka ga tsari ne wanda da za a fito da shi a ce ana aiwatar da shi yadda ya kamata. Ina tabbatar muku rayuwarmu ta duniya da nake yi a yau ba irin da zamu ba a Najeriya. Amma da mu da su shugabannin Allah ya shirye mu dukkanmu, kowa abin da ya ga dama yake ajiye ke ba a constitution ba ba wanda yake yin shi. To balle a dawo da dokoki da su suke constitution din da ya tabbatar da su. To daga a takaice ne na tsawaita, shugaba ana masa biyayya ko da ba musulmi ba ne shi a kan abin da ya ba da umarni a bi wanda ya kasance bai saba ma abin da shari'ar musulunci ta ce. Wannan shi ne abinda malamanmu suka bada fatawa akai wallahi a'lam Allah in kara mu buga mana misali yanzu zaka je a matsayin an dauke ka aiki kamfani director ka ba musabi bane kuma albashin shi shi zai bada doka a ce albaka albashi a wannan wata shi zai iya tura sako a ce an ce ko shi da kanshi zai ce ya kome ka ba nan kai da kanka ba kuma ka tambaya ya kamata a masa biyayya ko ka amshi din da wannan can ba mu ganin su ko ba mu ganin gwamna ba ai tare da gwamna yake wannan har ne gwamna ya gaba makamin shi zai taba ganin shi ne wani bai taba ganin shi gaban kasa ba ido da ido har shugaban kasa sai dai kan shi a talabijin kaga ba sai yake tare da shi ba amma shugaban ka na kamfanin ka ko ba a yi ka tarka da kake aiki yana kallon ka ko bai kallon ka tare da tafinta takaddunka suna hannun sa wannan ita ce mahanga mai kyau a game da musulunci a cikin musulunci da malamanmu na fiqhin siyasa suke ba a siyasa shari'a suke ba da fatawa akai wallahi wala
Allah ya saka ran alkhairi tabaya ta gaba dokta Garida ki assalamu alaikum ya ya kamata dalibai su mu'amalanci sauran malamai da suka saba da fahimtar malamin su ko ya fi su hujja ko su fi shi
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah farko ya kamata mu yi cewa kamar da aka ambata su cikin wannan tattaunawa cewa sabani wani abu ne da suke suna ta wannan halitta a Allah ne sannan kuma su malamai sun gaji wannan sahabbai tun farko al'amari sun zama da sahabbai da tabi'ai da bayan su Allah ya kara musu da baya sannan kuma yana da kyau mu sani cewa duk malamin da yake karantarwa zai faɗi magana shi da kanshi ma yana ke saba wa kanshi yau da farki ko kuma ya canza wani shi wata ya manta wani ya faɗa a baya ko kuma ya samu ƙarin ilimi ko ya samu canjin fahimta sau da ana rubutu cewa Ahmad ibn Hanbal yana da magana yau gobe da ban ya fatawa ya canza Imam Shafi ya koyar wa wannan cikin malamin da Shafi ke kai Shafi ke jiji dan haka idan wato malamin ka ya faɗi magana dama ai ba malamin ka ke hujja ba ce dalili kake malamin na Allah zai gina mutane akan bin shi sai akan hujjar da yake karanta wata ko sai ka duwar malamin ya faɗi wata magana ba irin ta malamin ka da ma ka dauka wannan abu ne wanda da ma Allah ma halata sai ya faɗi ya ka in an tashi za a auna wanne ne ya ka rubuta wanne ne ya ce da abin da Qur'ani ya faɗa wanne ya ce da abin da sunna ta faɗa wanne ya ce da fatawar magabata idan ba ki ne wanda da ma ana iya samun sabani masai ne khilafiyya da ga wani da sunna a cikin musulmai cikin masayin ne wanda malamai sa da cewa a kansu dama can kowa a cikinsu wanda ya ce a yana da wanda suka ragaye shi wanda ya ce b yana da wanda suka ragaye shi wannan ba wani abu da ya ce asali bai kamata ya ce a kan wannan ba sai mu duba wanne ne ya karɓi hujja shi ya kamata ya ba za mu ce ko malamin ko muke bi dole sai shi ba mu fara tsire wancan albarka mana cewa yana kiyayya ko hasada ko rashin tarbiyya ga malamin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne malamin mu gaba ki daya su ma malaman suna cikin tawagar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ka wanda yake bin manzon Allah a cikin su shi ya fita canza da kuma garsa daya kuma wanda yake kuskure ba a mai masa ba sai ai ma shi gafara ai ma Allah ko izi ta'ala ya yi masa sannan musayi kuma kamar da shi ba Allah yake fara mamman nasiri yake cewa cewa da yake malama wannan zai kuskure kana cewa ne ya samu daya daya domin shi Allah ya bashi damar ya faɗa kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mutane maza da sanar da sanar cewa kuskuren malamai abun bayan da rana ya ba ba wai abun kauda kai a kai ba don haka kamar yadda malamai ya faɗa ya bada wannan misali da su idan malamai suna sabani ko suna hikima ka dauka ruwan sama ne yake zuwa sai ka samu mafaka ka biya Imam Zahabi ya tabbata wannan magana a cikin jiwa da dubba la wurare da dama in ya kai to sabanin dabi'a ne ba tsakanin wani da wani sai ce maganar rigima tsakankanin malamai la tuwa wa la tuwa wa kalamul aqrani ba'du fi ba'd mutuwa wa rayuwa a sai ma zancen rigima tsakanin malami da dan uwansa idan kai kana da hankali to baka ma ba da labarin shi nan da cewa kawai kake idan ka je gida daga mai fanka duk suna rigima wataƙila da suna kundima wa junan su zaki su suna wa junan su goli wani abin da aka fara ta mahaifinka idan ka yi kirki sai ka koma gefen gari kuka ka nemi Allah ya kama su ba kai saka farawa da su kuma kar ka ji gaba ka daga da gaba ka mutunta ka daga bada labari duk jarabar kusa da mutane akan da abin da suka yi kada ba wani ne sun cewa mamishi wa mai sa mara shi ne yake na shiga gida ya dauko hotel sai sai na zuwa kawai ya rusa wa mamu zai duk ne shi ne mutum wanda zai musa ka
Dan Allah ya saka ya da alheri kana godiya Allah madauki ya kara muku da fuska ya ba mu ikon yin aikin abubuwan da kuka karanta da mu ga wasu jerin sanarwa kamar haka da farko ga masu bukatar wannan karatun da aka gabatar suna iya tuntuɓar lambobin waya da aka bayar ga su don karanta masu ɗauka su ɗauka 08 60 2 1 6 9 6 9 zan mai ka 08 60 2 1 6 9 6 9 ko kuma lamba ta biyu 08 4 4 6 9 6 9 3 5 3 zan mai mai da 08 4 4 6 9 6 9 3 5 3 sanarwa ta biyu insha Allah ta'ala wannan karatun da aka gabatar za a sanya shi a gidan talabijin kamar haka Sunna TV, Albani TV, Africa TV 3, Wusal TV insha Allah a gibanci kalon da ta shushe za a ga wannan karatun Allah ya yarda sannan sanarwa ta ƙarshe akwai muhadara da za a gabatar insha Allah ranar gobe a magudana da ana raba shi ko? Yawwa gobe na raba na rubuta min talata ne za a gabatar da muhadar ne a barkatul khair kwantiresha a sabon gari shi ma za a gabatar bayan sallar asuba ne karfe 5:40 sannan taken muhajarar shine matsayin sallah a rayuwar musulmi wanda Allah ya ba shi ku da Allah sai ya kokari a halarta abu na kusa da ƙarshe da za a gabatar a wannan zama insha Allah shine za a fito mana da manufofin wannan muhajara da aka gabatar kuma wanda zai mana wannan shine Malam Ibrahim Aliyu da dan insha Allah ya shirya to bismillah Malam Ibrahim Aliyu da
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسوى بسنه الى نبيه وبعد السلام عليكم ورحمة الله dan uwa kamar yadda aka ambata a gurguje za mu gabatar da manufofin da aka gudanar da wannan daura musamman a wannan fasali wanda aka kaice guda uku abu na farko shi ne maudu'in da aka tattauna da wanda maudu'i ne wanda yake manya-manyan manufofi guda biyu na farko jawo hankalin al'umma malamai da ɗalibai shugabanni da mabiya akan yi zama muna da mafaɗi mu yi da su sai isa su faɗa sannan kuma a yi shiryayya a kan haka na biyu kuma shi ne zamanto muna da ladabin saɓani ko da an saɓa ra'ayinmu ko na malamanmu ba
ba za mu bayyana rashin yadda da rashin ladabi da yin wani abu ba. Allah ta'ala shi ya dau har abin ya kai ga akan ji tsoro idan mutum ya je ko neman aure ko ya kai wata alaƙa aka ci ɗan kaza ne sai aka ci ranar za a samu rashin kyakkyawar mu'amala da shi. Kuma gane ɗalibi izini da wanda suke dangata kansu zuwa ga waɗansu sunaye da malayen ambata zai yi ta'alibi mu muka fuskanta wannan fasaha Allah shi ne. Abu na biyu kamar yadda lokacin da malam bai gabatar wa na farko ya ambata hikimar kawo wannan wato muhadara wannan masallaci shi ne domin a ƙaddamar ma al'umma wannan gagarumin aiki a kai. Ɗan uwa wannan masallaci da muke ciki kyauta ne wanda wani bawa Allah sananne a wannan anguwa wato Alhaji Sani Abdullahi ya ba shi. Gabaki ɗaya wannan masallacin da muke ciki da rihabarsa ya ba shi kyauta. To daga can haka sai wani cikin mutanen jirgi da muke tare da su matashi Alhaji Ali Ahmad shi kuma ya ce ya ɗauki alƙawarin zai gina mana wannan masallaci tun daga farawar shi har gama a matsayin wakafi ga mahaifiyarsa da Allah ya wata mutuwa. To wannan bawan Allah gaskiya ya yi ya wata ƙoƙarinsa ya fara wannan gini duk da an ɗan samu sai ko kaɗan amma ya kai ga har sai da aka yi shi. To ganin cewa al'umma da yawa su ma suna son su sani za su yi mawar ganin bunƙasa wani masallaci da cigabansa sun ta zuwa wajen malam domin neman izini duk da a farko an ɗan fara dakatar da su a ga inda zai yi aikinsa a wasu turan nasu sai aka ba su dama domin su ma su sani gudunmawarsu. Shi ya sa a cikin matasa alkhairi da muke tare da su a cikin wannan anguwa aka samu wasu matasa guda biyu su ne suka sanya tarihi ɗin da aka saka baki a masallacin. Sannan aka samu wani fara ɗaya shi kaɗai ya tantin wannan masallaci wani shi kaɗai shi ne ba da dukkanin kayayyakin wuta mutulu da bambuki na wannan masallaci. Ƙarin wancan bawan Allah wanda ya ce shi da ne masallaci shi kaɗai a matsayin wakafi shi ne ba da dukkanin wurin da aka amfana da su a misali kuma zai shafa ganti na waje wanda muke gani. Yana daga cikin abun farin ciki ne ga wannan gabatar mu galibi wa'inda dukkanin matasa ne masu tasowa suka yi wannan kokari. Ɗaya daga cikin sirrinsu shi kaɗai zai gina wajen wancan masallaci a wajen bayan kakina gabaki ɗaya kuma har ya ga yanzu wasu ɗan uwan abokanan harkarsa suka zo suka kara masallaci kusan fili wanda yake a wato damun masallaci idan mun lura za mu ga katanga ta ɗan tafi ta kai wani wuri ta tsaya. To tun daga gaban nan masallaci banda wannan gidan dukkan wannan filin da ke gaba inda aka shata katanga har zuwa abin da yake zuwa wancan bayan su ne waɗanda suke ƙoƙari aka haɗa kuɗi aka mai dogon da filin da mai zama ƙari da wannan masallaci. Sannan wani matashi shi ma sa'a mai ma ko aure zai yi ba ɗan ƙaramin yaro amma shi ya ce zai gina abin da za a fara tanki a can aka gina kuma ya sai tankin aka kawo. Wannan duk misalai ne na wato manya-manya mutane kirki wanda suka ba da gudunmawa da dama wanda wasu su ma ba ma ambace su ba saboda sun ba kaci cewa da Allah suka sunansu suna fata Allah zai yi wuce a cikin zamanin da aka kashe. Don haka yake da kyau mu bayyana ma al'umma tsarin da muke da shi wanda muke fata wannan markazin ta kasance. Kamar yadda za mu gani ga yana an fitar da site layout ko kuma na cikin babu. Wasu da dama za ki tunanin cewa ba za su iya ba a cikin babu idan mun gabatar za a fitar da shi wani a makala ko a mallaka. Kamar yadda kuke gani a wannan manufanmu ba wannan masallaci ne kai da muke ciki ba hasali ma wannan masallaci da muke ciki mun ɗauke shi ne a matsayin na wucin gadi. Manufanmu shi ne nan gaba kaɗan zai koma babban ɗakin karatu ne lamiri wanda akwai littafai sannan malam zai riƙa gabatar da karatu da wasu ɗalibai ke kwantarsu. Ina fata mun gane manufanmu shi ne na tumu mallaki wannan filin tun da wannan katangar har dafka wancan filin doku wanda masallaci zai koma tsakiyar wannan filin wanda muna buƙatar Allah aƙalli huɗu wannan masallacin domin zallar ɗalibai kaɗai da ake karatu na musamman da su yana musu kaɗan ko jiya mun yi mitin da ɗalibai sun shirya cewa masallaci yana kaɗan ballantana kuma al'umma baki ɗaya. Fata mun ma zan nuna aka gabatar a yau su shirya da cewa wanda masu zace ma haka. To bayan haka muna da tunanin mu samar da wani bangare da clinic, wato zanto ana da clinic wanda ana iya yin aiki a daidai gwargwado musamman kuma kula da al'amuran da suka shafi mata, domin ana da buƙatar yawaita su wanda suke gudanar da tsarin su bisa tsari na musulunci da kuma kula da mutuncin mutane maza da mata su. Sannan yana daga ciki muna son mu samar da wasu ajujuwa wanda za a riga gabatar da wasu tattaka na musamman wanda galibi ba a cika yin su a wannan garin ba ko kuma a wannan yankin namu. Sannan duk da wancan bayan kawai kwara huɗu ne ko kuma ce kwara uku sai kuma ɗaya wanda ake abin nan a cikin sa. Bayan ka guda biyar ne, to akwai karatu da muke na wata-wata maza da mata, shi kan shi kan kasance mana tambayi. Ya lura da yanayin irin abubuwan da muke gabatarwa a wannan martani, lallai akwai buƙatar ninkin majalisar wa'annan bayanai da kuma hukumomi na gaba. Sannan kuma muna son mu samar da musamman wannan gida da ya yi shi ne kadai zai za mu ce baya cikin rihabar masallaci a wanda aka tsara. An sanya shi a kasuwa, an ce idan muna da buƙata ma iya siya, muna da manufa guda biyu a kansu. Manufa ta farko shi ne zamanto ana da wani gida wanda malamai da muke gayyatuwa daga garuruwa su kawo mana ziyara, ko za su gabatar da karatu zamanto muna da inda za mu aje su ba sai mun kai su hotel ko wani wuri mai nisa ba. Sannan kuma akwai talibai da dama daga garuruwa da dama da suke wato neman izinin in za a ba su dama su dawo wannan su zauna domin su riƙa yin karatu na musamman, amma muna nan muna ba su hakuri saboda ba mu da masauki wanda zai ɗauke su. Bayan haka da yake abin ya ɗan zuma cikin gaggawa gidan da a kai wannan, ana so a samar da ɓangaren koyar da sana'o'i. A koyar da sana'o'i kuma zama tun muna production, muna haɗa abubuwa muna sayar domin ya zama tun muni da kanmu. In so samu ne ba ma son mu saba da neman taimako da aka saba a cikin juma'a ko lillahi ko da asaba. Ya zama tun muna da wani abin da muke juyawa wanda zai rike mana wannan barkacin nawa. Abubuwan lura kenan za mu fahimci cewa markazin wa'azi Islamiyya nan ne gabaki ɗaya. Wannan masallaci da muke ciki wani ɓangare ne daga cikin manufofi manya wanda muke da sunan gaba a wannan markazi na mai albarka. Don haka muke da yake ƴan uwa ma'adarta na kusa da na nesa ga manufofin da muke da su ba zai yi yawa ba, amma za mu tsallaka har tsallaken dogo ga wani hasan jini can shi ma mu rage mana da abubuwa a kai da dama wanda zai yi wanda yake da taron OCC ya kawo tasa gudunmu. Ina na tabbata mun ji farin ciki game da yadda na ba mu bayanin waɗannan bayan Allah da suke gudunta suka ba da gudunmuwarsu. Na tabbata ba su kaɗai ba ne iyayen su suka rasu ko iyayenmu ba su rasu ba, mu ma muna son mu yi wani abu wanda za su sanya shi za mu aika su. Ba su kaɗai ne suke da buƙatar aljanna nan ba, mu ma muna da buƙatar ta. Don haka kowa ya ɗebo kuɗi ba ɗan ƙarama ba, can ce ba biyar ko goma ko ashirin. Kuɗi sosai ya kamata a tara, je mun yi taro da almajirai na wannan markazin. Ba mu tashi shi sai da suka tara naira 60,000. To na tabbata a yau kuɗi iyayenmu suke nan tun daga malamai da sauran mahalarta. Allah kai ya kamata mu samu naira 100,000 zuwa miliyan a matsayin su mu canji, sauran kuma sai a sa mana ta account. Don haka na tabbata duk wanda ya fito da waya sai ka ci account number. Ya zana sunan masallacin markazin Muawiya bin Abi Sufyan Jais Family account number 000. Ina sauri ko? A ɗauko waya a ɗauka 000988 0021 000988 0021. Kada ka makan karowa in ma kana da wani mutum jirgi wanda za ka kawo shi zuwa ga aikin da ake kuma ba da gudunmuwa ko kuma ya kawo wanda zai ba da gudunmuwa, don ne muna da abubuwa masu ɗimbin yawa ba duk da su mamu bayyana a nan ba akwai sama. Sai abu na ƙarshe shi ne tsarin wannan markazi namu. Tsarin da muka ɗauka na wannan markazi namu shi ne za ku mai da hankali wajen yin karatu na dikin-dikin saɓanin yawan ma'azo. Shi ya sa shin darasin da ake gabatarwa a masallaci ba a fara sanya darasin da ba'a ke na gabaki ɗaya ba. Manufar mu shi ne yadda za a samar da ɗalibai masu nagarta wanda za su zama su ɗalibai na gaba masu cike da ilimi da ladabi da tarbiyya. Don haka karatu kan zaure su ne tsarin mu, kuma akan su yi tafiya sai mun hadaro ne jefi-jefi idan an samu lokaci. A wannan dawowar mu wannan masallaci a kowane wata akan karanta littafi al-akali tarajim littafi tarajim a kowane wata akwai karatu da ake yi duk sati asabar lahadi bayan subahi zuwa karfe 8:30 wanda ake karanta fannin aqida hadithu fiqhu tarbiya da du'a kowane dalibi zai zauna da malaminsa a halkar da aka sanya fara daga babban halkar malami da wa'inda suke kama masa dalibi zai dawo da fasara masa bango zuwa bango littafai muna da tsari har lokacin da ake fatan za a ce cewa mutum ya kai zuwa sai littafin domin ƙara fara karɓi sannan duk ranar lahadi ana darasa guda biyu na nahwu da sarfu da balaga sannan duk ranar talata ana yin fannin usulul fiqh musdarul hadith da alqawa'id fiqhiyya to akwai ɗaliban da sun yi nisa a karatu wanda galibi su suke karanta da ƙananan ɗalibai sai aka sanya musu aji na musamman waɗanda ake musu karatu na musamman cikin awa huɗu ana da tafiyar guda goma wanda da tafiyar ne manya a kan waɗancan fannonin da yake yi kamar hadisi a kan muwaffa da riyar sa'adai a kan fiqhu azkari da nisba tsari sannan a aqida duniya ta rahmani da farko bayan kira haka nan duba shirina da ibn durai haka nan lalata afal da kuma aljihi mari ana karatu da ziriya na awa huɗu a jeri ba kuwa ki harshe wadanda da su ba sai ɗalibin da karatun da ya haya sannan akwai da nake na wata-wata wanda an sanya da tafai guda biyu akwai tafsiri na sa'adi sannan kuma akwai littafin sahihul bukhari sannan da kuma littafin bukhari shirin salatul bukhari na abdullahi gwaju wanda ake karanta domin ƙara fahimtar shi littafin sahihul bukhari wannan ba su ne kaɗai ba akwai tsare-tsare masu ɗimbin yawa amma a matsayin so mutane wannan shi ne tsarin da muke kai kuma ba maza kaɗai ba har da mata ba maza kaɗai ake samun da malamin haka mata har da kai da yanzu ana da ɗalibai 300 wanda suke zuwa suna ɗaukar karatu lokaci bayan lokaci don haka kada ka yarda a ce kai baka sanya taka gudunmuwar wani a kai ba za mu sanya wasu za su zagaya su amso mana kuɗi wanda suka fito da shi wanda ba su fito da shi ba kuma da fashin ba da mun bayar ko da mutum ya manta da su da shi ba inda gida zai yi zuwa ya kawo amma muna fatan ba za mu samu abin da ya gaza miliyan ɗaya ba al'aƙalli daga canta aljihu kafin a samu manyan kuɗaɗe suna shigowa saboda kama da nemo a fitar da babban akwatin na sanya shi a can sannan da wannan kasuwancin kwanan kuma a zagaya muna buwa fatan alkhairi yana mutu lafiya Allah mai da mugiyar lafiya zan mai da abin magana ko shi ba zama sai ya yi tuwa ne
to fara da wannan godiya Allah ko kike saka da kai akwai gyaran sanarwar da na gabatar da ku labarin muhawara akan matsayin sallah a rayuwar musulmi ba gobe ba za a gabatar da wannan ba ranar lahadi ne idan Allah ya kira ko kai ga wannan shawar a markazul khair a kwantarisha ta asabar da shi ma dai bayan sallar asuba kamar yadda ake wannan kuma insha Allah shi ne malam musulun duka sa'a zai gabatar da wannan ba'ada da ita ma in Allah ya yarda da haka sai a kokari wanda ta Allah ya ba iko sai a halarta Allah zai duka sa ka sai to wannan shi ne ƙarshen abubuwan da aka tsara gabatarwa to da haka yanzu zan maida maka shi ne gudanar da taro domin mu ci abin da za a yi nan gaba jiri a na aikin wanda shi ne daga shi ana mutu zai samu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka da kai ya kuwa muna godiya Allah ya saka da kare mu Allah ya saka da aljanna muna ba da hakuri kaza da muka yi abin da ya shafi abin zama da makamashin haka da Allah ya kuwa su yi hakuri kuma yin yi da wani yake muna fata insha Allah ta'ala muhadara ta gaba insha Allah muna fata mu samu ci gaba a wannan jarire Allah da baitin sarki mu ne cikin ku abu na biyu muna godiya ga malam da ya gabatar da wannan muhadara da malam da ya tarihi da shi shugaban zama Allah madaukakin sarki ya yi shi sakayya da aljanna su ma ya musu sakayya da aljanna sannan shugabanni da malamai da gabatar da su wani farko da Allah su masu yi hakuri lokaci ne ya haifar da haka Allah madaukakin sarki ya yi wa sakayya da aljanna baki daya ɗan agaji sun yi sanarwa cewa ga Allah duk masu ma shi na koke ke su yi hakuri sai an tashi an dungoma gabaki daya sai a je a doki mashina da ke kuna Allah ba zai sarki karba mana Allah ga dalala Allah saka da aljanna Allah ga ku samu da su na ɗan agaji ma'aikatan gidan TV da duk wanda ya bada gudunmawa aka gudanar da wannan muhadara da wanda aka faɗi da wanda ba a faɗi ba to Allah madaukakin sarki ya bashi jiyayyen sakamakon shi Allah ya bashi jiyayyen sakamakon shi Allah ya kafa mana Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ya sanya mu cikin aljanna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
Allah ya kawo da haƙuri.